الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء البركة ina godiya da salati da sallama da kuma gaisuwa ga ƴan uwa waɗanda suke tare a wannan majalisi da aka taru don gabatar da tattaunawa akan wasu mas'aloli na ilimi waɗanda ke da alaƙa da addinin musulunci da kuma ilimi. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa akan abubuwan da muka yi da waɗanda za mu yi a nan gaba. Babu shakka wannan matashiya ta cewa نشأة البلاغة العربية ودورها في فهم النصوص مسألة من جرمة قريرة في أسكين إلمي ودكم عيكي لبكاتا لبيئة أقوى مفهمشيتا كثيرة تكفسكانتا سيدي أقول هذا كلمة حق وليس تواضعا فشعين دعال الله وانا بحركة تابتي بابني نابني بانيا كما تلي كاراتو أكاير وانا أما ديكي ماسو masu tsarawa su malam Jamilu Allah ya saka mishi alkhairi ya kira ni a waya yace an ce yanzu ne tattauna akan wannan har zuwa wajiye war haka ba rubuta komai da zan fara ba ya kira ni ya saki tuna mun nace mishi wallahi ba rubuta komai ba na rasa mata ina zan fara shi sa ku ga takarda ga tunan wata aftari haka ban ma sa sunana ba dan ina jin tsoro a ga sunana a jiki ban kawai wasu ƴan dabaru ne na kwakwaso maganganu a wasu wurare nake so mu bita sama sama Allah ya sa mu dace da abin da yake shine daidai da fatan ya zama akalla na biya wani sashi na abin da aka daura mun na wannan muhimma din kuma ba na ji a jikina cewa lalle ni na cancanta ne irin wannan tattaunawa wallahu almusta'an. Matsala ita ce muna da gaɓoɓi kamar guda uku albalagha al'arabiyya النصوص وكم العلاقة بين هذين منين البلاغ العربية منين وكم النصوص دعكي سو مفهمتي مهمن سوكو علاقر دعكي تكن كانوس تيد إنزا مفهمتي نصوشنا الديني للي ما هذا بكاتا سن منين إلي من بلاغا نفارا دا بطو أكن كمروة إشم فدا توقع ne kira ta tautaya wato gabatarwa ko shimfida wanda a ciki an yi zance wanda yake nuni zuwa ga cewa zaben harshen Larabci dan ya kasance shine buhun da aka zuba sakon musulunci ne kuna wi'an lirsalatil muhammadiyya ba wai zabe ne kawai da yazo tankitanki ba zabe ne wanda sai da Allah ya zaba ya darje sai da Allah ya duba wani yare ne ya fi dacewa a cikin yarurrukan da Allah ya halitta a cikin duniya wanda ya fi dacewa da wannan sakon kamar yadda shi Muhammad din sallallahu alaihi wasallama zabe ne da Allah ya cikin zababbu haka al'ummar zabe ne cikin zababban al'umma al'ummomi haka kuma sakon haka kuma yaren da aka zuba sakon a ciki ba wai kawai an zaba ne yadda in zaka fito kai kake daukar yadda ka kara maka ga saka ba tare da cikin kanka shi wata fusun cancan kasa ko ta fi dacewa da inda zaka je ba domin ku wannan sakon na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi ne a matsayin rahama da Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ya bayyana cewa baya aiko wani manzo sai da yaren mutanen shi ma arsalna min rasuli illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum duk wani sakon da za a aika Allah yakan aiko manzon ya zama da yaren mutanen da aka aika mishi su li yubayyana lahum dan yi musu bayani su fahimta to me yasa Allah ya zabi lisanin arabiyyan bayan cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aika shi ba zuwa ga larabawa kadai ba kaga shi ursila bi risali qaumi lakin ar-risala tatafatta qawmu saban ya wuce na al'umma shi kawai kaga daga nan mai fahimta lalle yaren larabci ya sha bamban da sauran yarurruka ta fuskar muhimmancin sa da kuma sauƙin mutumin da ba balarabe ba ya iya fahimta sahih bisa alqur'ani wannan daga cikin abubuwan da malamai suka bayyana wanda suke nuni zuwa ganne yasa Allah ya zabi larabci dan ya zama wato buhun da aka zuba wannan sakon na musulunci to tun lokacin da aka aika da sakon musulunci sai zama waɗannan al'umma ta farko sahabbai da daliban sahabbai tabi'ai su larabawa ne mafi yawan su fiye da kashi 95 din su larabawa ne wanda ba larabawa ne a cikin su riga sun yi assimilating sun narke a cikin larabawa irin su bilal ba su da rabuwa ujma a harshen su kaga duk abin da ake faɗi suna fahimta duk sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa suna fahimta ba da haka ba za ka taɓa samun inda manzo Allah ya bayanin wata aya ta fuskar ya bayyana nahwun da ke cikin ta ko balagar da ke cikin ta ko wani sabani da ke cikin wato qira'ata ko sarfa ba sa buƙatar wannan ina fata mun gane kamar yadda misali yanzu mu Hausawa ba mu buƙatar wani darasi a cikin ajin Hausa da zai gaya mana lamiri da fa'ili da kaza kafin mu iya magana da Hausa ba mu buƙatar wannan sai dai idan muna takhassusi ne a Hausa zaka ba sa buƙata izuwa ga wannan amma daga shudewar karni na daya aka shiga karni na biyu aka samu futuhat musamman daga farkon daular Banu Abbas wacce ta fada da riqa fadin daular musulunci ya wuce garuruwan da ake cewa biladul arab zuwa kasar farisa zuwa kasar hindu zuwa nan afrika har zuwa kasar abin nan morocco har ta tsallaka zuwa kasar andalus kasashen turawa daular musulunci ta kai har kabul wanda shine babban birnin kasar afghanistan a yanzu ta kuma shiga har cikin kasar abin nan wato kasar faransa gefen kasar faransa a yammacin duniya nan kuma ta kawo har bakin gabar a tekun bahrul abyad al mutawassit a can cikin kasashen kamar kace libya kenan a yanzu cikin sahara sai zama akwai al'ummomi da dama da suka shiga musulunci wanda kuma duk mutumin da ya shiga musulunci tilkaiyan yana da buƙatar wani rabo ko da kankani ne na fahimtar larabci akalla abin da zai ba shi damar iya karanta alqur'ani da iya yin ibadoji da zikirori waɗanda dukkanin su da larabci ne akalla yana buƙatar wannan sannan kuma baya ga wannan zai buƙatu zuwa ga samun ilimi dan ya san abin da musulunci yake ya san me ake ciki a musulunci sai zama kuma dukkan wannan ilimin rubuce yake da larabci an samu kuma mutanen da suke ba larabawa ba sun yi kokari sosai wajen su fahimci ilimin don su ma su shiga a dama a yin su wanda wasu su ma har suka waye gari sun yi hidimar da ko larabawa ma sa'annun su ko ire-iren su ba su yi ba Allah ya ba su daukaka a cikin harkokin ilimi na addinin musulunci wanda Allah ne sanannu ga mutane tun daga lokacin sai aka samu malamai suna ta kokarin bayanin alqur'ani musamman dan su yi bayani ma waɗannan bebayin da kuma larabawa ƴan uwansu waɗanda cakuɗaɗɗe ne da waɗannan dangin wanda ba larabawa ba ya fara taba asalin sadiƙarsu ya fara rage musu kaifin uruba kamar da kake gani misali a yadda muke rayuwa yanzu mutanen da suke cikin birane suke cakuɗaɗɗe da wasu al'ummomi Hausansu ko Fulatancinsu ko Yarbancinsu ba zai daidai da Hausa da Fulatanci da Yarbancin danginsu da ke ƙauye ba to haka su ma larabawa sun shigo cikin birane ga Baghdad ga Kufa ga Basra Makka ma ta zama babban birni na kasuwanci da tarayya ga wurare daban-daban an ɗebo mutane an kawo su wasu bayi ne wasu ƴan ƙaura wasu ma'aikata ne wasu a cikin hukumomin sojoji da ma'aikatan gwamnati wasu su duk ba larabawa ba ne ko kuma ko da larabawa ne sun sha kuɗi wanda ba larabawa ba ko kuma iyayensu mata da suka haife su ba larabawa ba ne da haka sai zama ujuma ta fara yaduwa wannan shi ya buƙatar da al'umma zuwa ga samar da ilimomi wanda za su kiyaye harshen larabci daga ya zama ya samu sawarwa wanda a da larabawa ba su tunanin yaran suna da buƙata zuwa ga wannan hidimar ba daga nan aka fara samun burbushi na haifar da ilimomin da a da a dunkule suke kawai ana ce musu ulumul lisan ko ilmul arabiyya a cikin su akwai nahwu akwai sarfu akwai balaga akwai adabi akwai arubi akwai imla'i akwai tajwidi da dai ilimomin da suke da alaka da harshe ta kowace fuska haka aka fara samun su galibin malaman da suke wannan ayyukan a lokacin malaman kasar Basra ne sun shiga gaba da kowa wurin waɗannan ayyukan sannan sai kuma malaman da ke da alaka da ilimin Qur'ani kai tsaye waɗanda galibin su qurra'u ne sun buƙatu zuwa ga waɗannan ilimomin sai suna aiki da su wajen fito da wasu sirrori da ke cikin ayyukan Qur'ani da fahimtar da mutane wujuhu na qira'at da fahimtar da mutane yadda za a gane wasu kalmomi waɗanda ba gama gari ba a cikin Qur'ani ko Sunna, har an samu ma malaman hadisi da kansu kamar yadda riwayoyi suka nuna kan tafsir al-kifaya fi ilmi riwaya na al-khatib al-baghdadi, ya kawo maganganu wanda ke nuni zuwa ga malamai irin su Shu'ba, malamai irin su al-A'mash, malamai irin su Yazid ibn Harun, sukan ce wa daliban su ku je gun su Asma'i, ku je gun su Akhfash, ku tambaye su ma'anan waɗannan kalmomin, ko su muku li'irabin waɗannan jumlolin, sun fi mu ido akan wannan. To har zuwa lokacin da aka samu al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa wanda Allah ya mishi rasuwa shi ka ta 310 ne, Allah ya gafarta mai tafsirin sa da ya fara yi, wanda shine kusan za a yi cewa cikakken tafsiri bil ma'anil hadith da ake amfani da shi, kafin shi su Ma'mar Ibn al-Musanna da su Zajjaj da su Farra'u bisni ma'anil Qur'an ko ijazul Qur'an da ire-iren su. A cikin sa tattauna akan abin da ke da alaka da lughal arabiyya da ilmominta, amma shi ya ware ne yayi tafsiri tun daga Baqara har nasu da Bahaushe ke cewa sura bayan sura, aya bayan aya, duk da ya fi yawaita kawo asar na sahabbai da tabi'ai wajen fasar ayoyin, amma wani lokaci yakan yi magana akan waɗannan matsaloli musamman da ke da alaka da wujo na farshin huruf da ke cikin bambancin kira'a, musamman ya ka ambaci kira'a mutanen Madina, ya ambaci kira'a mutanen Kufa, ya ambaci bambancin su, bai cika damuwa da abubuwan da suke da alaka da ijazan ba, sai mutanen bayan shi ne suka fi wannan. To sai zama rubuce-rubucen da wannan malaman suka yi na farko, sai suka buɗe wa mutane ido akan lalle akwai bukata, inda bukata ta fuskar su wanda ba Larabawa ba su fahimta, da kuma su Larabawan su ma sun fara nisa da as-saliqa al-arabiyya, sannan kuma an wayi gari malamai sun fara karanci, waɗanda suka shaida wahayi ko suka shaida wanda suka shaida wahayi sun shuɗe, wanda suka biyo bayan su su ma sun fara shuɗewa. Wannan shine kamar a ce matashi ya gama da abin da ya faru tun farko. To sai mu dauki ban san minti nawa ya kamata ne ba akan wannan. Eh? Abi da rabi to baje kenan, babu yadda ta gani. To wallahi musta'an. To sai mu fara da bayani akan ma'anar waɗannan abubuwa guda biyu da muka faɗa, ulumul balaga a ɓangare guda da kuma nusus ko lafazin albalaga, lafazin ne da yake alawazani fa'ala, wanda ake masdari ne na ainihin wato kamar da suka ce daga baluga yablughu bi dhammil lam kaman faquha, wannan kuma mushtaqqun ne min balaga bi fathi lam bulughan bi ma'ana wasala, shine asalin larabcin kamar da suke fariya. Wa inna ma sumi hadha al-ilm bil balagati li annahu bi masailihi wa bi ma'rifatiha yablughu al-mutakallim ila al-ifsah an jami'i muradihi bi kalamin sahlin wa wadih wa mushtamilin ala ma yu'inu ala qabul as-sami'i lahu wa nufuduhu fi nafsihi. Ana kiran wannan ilimi ne da suna ilmul balaga, ana kiran shi da wannan suna ne saboda ilmomin da ke cikin shi da darussan da ake koya a cikin shi za su koya mu mai magana da harshen Larabci yadda zai furta abin da ke cikin ransa ta hanya mai sauki wacce kuma za a fahimta, wacce kuma a cikinta wannan hanyar zai samu yadda mai sauraren shi zai fahimci shi, kuma mai sauraren shi zai girman shi zai karsasu a zuciya mai sauraren shi. Falamma hadha sara hadha al-bulugh al-ma'nawi sijiyatan yuhawilu tahsilaha bi hadha al-ilm, yayin da zama neman wannan karbuwa, ka fadi magana a karba abu ne da kowa mai magana yake neman ta, to dai zama wannan shine manufa wato al-wusul al-ma'nawi, ba wusul ne hissi ba, wusul ne ma'nawi, da mai magana kowanne mai magana yana so in ya fada a fahimci shi kuma cikin sauki, kuma magana ta samu waqa fi nufus as-sami'in, sai aka kira ilimin da suna al-balaga, wato tafa'uli da cewa sahibul kalami yuridu an yablugha qabulan inda as-sami'in, fa hadha al-ilmu yu'inuhu ala al-husuli ala hadha al-qabul, da aka saka sabuhu ala wazni fa'ula bidam al'ain dilalati ala sijjiya fa qalu ilm albalagha daga wazanin fa'ula aka samu albalagha fal khulasa atakeci inna ilm albalagati huwa al'ilm bil qawaid allati biha yu'rafu ada'u jami'i tarakibi haqqaha wato ilimi ne wanda zai bada dama a san yadda za a yi wa kowane zubin zance tarki kowace jumla ko kowane paragraph a bashi haƙƙin shi da yake bukata na tsari da aje kowace kalma inda ya kamata aje ta wa iradu anwa'i tashbih wal majaz wal kinaya ala wajha da kuma yadda za ka yi kwatanci ko kawo zance wanda yake mai ɗaukar wata ma'ana ko ka yi saye dukkan su a bisa yadda ya kamata wa ida'i al muhassanati bila kufla idan zaka sanya kuma wato al muhassanat abubuwan da ke kara wa zance armashi a cikin lafazin shi ko a cikin ma'anarsa ka sa su a inda ya dace a saka su ba tare da ka sha wahala ba ma fasahatul kalam kuma kai zance wanda yake fasihi fasihi shine wanda yaji zai gane kuma kai ma ka samu da kake fara wa tanasiru ulumul balagati ala salasati furu gaba ɗaya balaga ta tsaya akan abu guda uku al ma'ani wal bayan wal badi wannan take ce kwarai ina fatan dukkanin mu mun taba zama ajin balaga haka ba mun zo dan mai asalin ta'arifa din bane amma bai yiwa kuma mu tafaka kai tsaye ba tare da wannan waiwayin ba balaga ilmin balaga shi abin da yake koyarwa kenan wato bayan an ciro shi daga ilmomin tafsiri da lugha aka mai da shi ilmi mai zaman kanshi zai koya maka fasaha sannan kuma in ka koma qur'ani zai taimaka maka wajen fahimta shi da shi da hadisi din amma a matsayin shi da ilimi ne zaman kanshi bayan ya samu intisari abin da yake koyarwa kenan yadda za a faɗi tsarin zance mai kyau yadda kuma an yi zance mai kyau zaka gane shi sai zama yana da fannoni guda uku akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul badi wannan ita ce jeren gidda malaman da suke yi mishi ma'ani sannan bayan sannan badi amma daga baya wasu canza ya koma bayan ma'ani badi duka waɗannan jerin giya malamai suna yin ta to menene ilmul ma'ani ilmul ma'ani shine wato wanda zai koya maka yadda ake zuba zance yadda ya dace a zuba shi gashi yace huwa al-masail allati bi ma'rifatiha yastati'u al-mutakallim an yu'abbira an jami'i muradihi bi kalamin khas shine abinda zai koya maka yadda mai magana zai faɗi abinda yake so manufarsa kuma ta fito fili usmiyal ilmul ma'ani lidalika li'anna masailahu tu'allimuka kaifa tu'abbiru an ma'ani kathira bi alfazin qalila zai koya maka ya za a yi ka faɗi magana mai fadi ka takaita ta a cikin zance kadan ya za a yi magana kadan ka fahimci abin da ke cikin ta na ma'ana mai fadi kaga tun daga nan za ka gane muhimmancin balaga wajen fahimtar nasoshi na shari'a domin qur'ani shi ma maganganun shi a dunkule suke sannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya tabbata an ba shi jawami'ul kalim na daga cikin abin nan din sa karamatu din shi da Allah ya ba shi na musamman khasaisu din sa akwai dunkulallin zance kankani amma mai ma'ana mai fadi kwarai ya bai ka fahimci wannan zantutukan wanda magana an za a maka ita ba sai an faɗe ta duka ba a faɗi wasu kalmomi su wakilci kansu kuma su wakilci waɗanda ba sa nan a fili in ma bi ziyarati lafzin wani lokaci akan ƙara lafazi ne kwaya ɗaya kalilin kaɗan ya dillu ala ma'anan ya nuna maka wata ma'ana wanda haqquhu an yu'adda bi jumalin wanda wannan ma'anar wannan kalma kwaya ɗaya tana wakiltar kalmomi ne da yawa ko jumloli da yawa mislu siyaqati innama fil hasl in kace innama adatu hasl tana zuwa ne dan nuni zuwa ga maganan nan wana kawai ta shafa misali aka ce jaa zaid in ka kara kace innama jaa zaid wannan innama tana nufin jaa zaid walam yati ahadun ghayra zaid kaga wannan jumlo wannan tarin kalmomin duka inda mata wakilci su to ya zai ka fahimci irin wannan a cikin ma'ani yake wa imma bi alla yazida shay'an
ko kuma ba za ka ƙara komai ba walakinahu yurattibul kalama ala kayfiyatin tu'addi bi dhalika at-tartib ma'anan zaidan amma za a yi ma kalmomin kon gaba kon baya a dauki wata a maida ta gaba ta gaba a maida ta baya a canza musu wurin gaba da zarar an yi haka sai a waye gari ya ƙara ma'ana kuma anan ta tuwaccen ta farko ƙarfi kamar mithlu taqdimul maf'ul wa dharf li ifadatil hasl fi na'i allahu ahad wa iyyaka na'budu kaga yanzu kaga idan ka dauki wannan misali iyyaka na'budu iyyaka din nan maf'ul bihi ne muqaddam ala fi'lihi wa fa'ilihi na'budu shine fi'ilin wa fa'iluhu damir mustatir wujuban taqdiruhu na'am to me yasa a gabatar da iyyaka dan tufidul hasal ai na'buduka ya rab wala na'budu ilahan ghayrak yanzu wannan doguwar ma'anar kawai dawo da iyaka a farko maimako a ce na'buduka ko na'budu iyaka misali da bai faɗa haka da aka dace farko sai ta ƙara wannan ma'anar to wannan yanzu a cikin ma'ani yake koyon wannan zubin zance dan a bashi ma'anar da yake so a bashi ƙara wata kalma kwaya ɗaya dan ta bada ma'anar kalmomi da dama anan ake darasa wannan a cikin ilimin balaga dan ta bada ma'anan za'idin fa huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabi wa kayfiyati tansiki at-ta'dil alladhi bihi yakunu al-mutakallimu baligan fasiha wannan shine ilimi wanda yake koya ma mutum yadda zai tsara zance da larabci ta yadda mai magana zai zama ya iya magana kuma yana da fasahar zance wannan shine fanni na farko kenan ilmul ma'ani a cikin shi ake koyon waɗannan saboda haka za ga cikin shi akwai magana akwai akan hasar magana akan al-khabar wal insha magana akan muqtadatul khabar kaza kaza da ire-iren su sai kuma ilmul bayan wanda shi kuma yana koyar da yadda ainihin wato zaka faɗi magana daya da sano daban shine a takaita abin da yake koyarwa sai wuduhu dilala ala al-murad ka kauli kan antaratu asad wa hakimun kathirur rimat ar-ramat yanzu waɗannan maganganun guda biyu suna nuni zuwa ga siffanta an tara ne shi da asadi da shaja'a amma sai aka ce asadi kaga ciki akwai tashbihi bali wanda an koye arkan dinsa da kaza da kaza haka hatimu kathirur ramad wannan kuma kinaya ne akan karam ko su irin wannan cewa wane mai kyauta ne a larabci akwai salo har kala 14 da zaka yi faɗa wannan salo kala 14 wanda zaka bi kowanne salo dan ka faɗi cewa wani yana da kirki na kyauta akwai shi wannan na da jarinta zaka bi salo shi ma kala 14 a cikin wannan salon suna koma zuwa ga abu uku suna koma zuwa ga tashbihi da isti'ara da majazi waɗannan guda uku sune ka faffasa su za a samu har salon zance kala 14 wanda dukkan shi yana bayuwa zuwa ga ma'ana ɗaya ce wannan shi kuma shine ilmul bayan kamar yadda sunan shi yake nunawa wato zai tarbiyyantar da kai akan ya za a yi ka faɗa abin da kake son faɗa ka bayyana shi ya zama gashi kuru-kuru ana gani zaka za a yi tashbihi wanda zai ratsa jikin mutum zai bar mishi ta'asiri za ga Qur'ani na cike da kwatanci iri daban-daban saboda muhimmancin kwatanci wajen gane zance to da guda biyu nan sune iyakar balaga da da tun su da iyaka sai daga baya sai aka zo aka samu na uku wanda kamar su ma sauran dama fa akwai shi amma ba a fito da shi fili ne da kowa zai gan shi ba sai aka samu su malamai daga baya suka bari suka ware wani ilmi su kashi da suna ilmul badi'a yaktasu fi tahassuni awjihi al-kalami al-lafziyya wal-ma'nawiyya bayan mun ce ya cika an samu abinda ake so farko tarkibin sa salimi ne kuma an sa mishi abinda ake ganin ya dace da shi na salon zance wanda shafi ma'ani ko bayan to akwai abinda ake so kuma a ƙara wa zance na wata kwalliya ta musamman ko dai kwalliya a cikin lafazi shine al-muhassanat al-lafziyya ko kuma kwalliya a cikin ma'anar shi shine al-muhassanat al-ma'nawiyya daya daga cikin waɗannan biyun duka yana komawa ne zuwa ga abin da yake ce mai ilmu al-badi' wa ansha hada al-ilma al-khalifatu al-abbasi ibn al-mu'taz shine wanda ya kirkiro wannan ilimin ko kuma ya fara kawo shi daban shi malam wannan hadifa wanda yake cewa rana ɗaya kawai a sarauta, in za ku yi tunan labarin shi wanda aka nada shi sarki lokacin a tare gingimu rana guda, kuma wasu abokan hamayya wanda suke jam'iyyar wani wanda ba shi ba suka haura cikin gidansa suka mushi yankan rago. Farko dai suka sace shi, suka tafi da shi, sannan suka je suka kashe shi. Daga baya aka tsanci gawar shi. Wannan ya faru a shekara ta 1996 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin Dole Barun Abbas tana cikin rigingimunta, kamar kace abin da za a ce rigingimu na cikin gida, internal crisis, waɗanda suka taimaka wajen karya lagon wannan daula a waɗannan zamanin. To wannan halifa baya kasancewa shi dan sarki kuma sarki mawaki, kuma yana da ta cewa kwararre ne a ilmomin wato da ake yayin sa a zamanin. Daga ciki akwai ilmin naqadi da ilmin balaga da ilmin tarihi. A lokacin yana da rabuwa a duka waɗannan ilmomin, yana da rubuce-rubuce a kansu, yana da ta cewa akai shi ne fara yin rubutu littafin shi mai suna Dalailul Ijaz, ko kuma Kitabul Badi. Ana kira shi da suna Kitabul Badi, sorry, ba Dalailul Ijaz ba. Gashi ne yake cewa وذلك من خلال إصداره لكتاب عرف باسم البديع وفيما بعد تحدث قدامة بن جعفر بايان شي كما قدامة ابن جعفر وانا ايكي مشي تاكي دا الكاتب وانا يتايا دا تسمى يمنى سوتي دا سكاي ايكي او قمنا تنسون وانسا زامني يلي تاكي وانا يسامي سونا ابن نقب الشعر قدامة ابن جعفر ينا دا سكتاكي سونا نقب الشعر wanda shine kusanta ce littafi na farko da ya fara gina nazariya wata shafi waka kawai a Larabci. Shi ma kwararre ne a sanin ilmomi na fassararren ilmomi irin su falsafa, irin su mantiki, waɗanda aka fassara su daga Yunan. Waɗannan sun taimaka mishi wajen zazzakuro wasu abubuwa da ya kira su da suna al-muhassanat al-badi'iyya. Daga ciki a lokacin ya saka wasu abubuwa a cikin tafin nashi da suke da alaka da wannan. وتتابع ظهور التأليفات والكتب المتخصصة في هذا المجال حتى أصبح مجالا يتنافس الأدباء في اختراع المواصلات البديئية. هي زما ونتجينا إلى زمن كيش ونجيبا متاني جامع سيوغو غوريو وجن كنترو أول دسيكي سيكرو وزيارة أقسامها دوكما كار تبتصاصو. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العلم ينقسم إلى قسمين رئيسيين. Babu laifi a tuna mana cewa wannan fannin shi kuma ya kasu gida biyu, akwai muhassanat ma'anawiya kuma muhassanat lafziya. Babu wannan ma'arifan da ke cikin lafziya a cire ta, kuma muhassanat lafziya, muhassanat ma'anawiya su ne wanda suka shafi abin nan ma'anar zance irin su tauriya ke, akwai kuma muhassanat lafziya irin su jina'a wanda za a gan su karara. Dukan su waɗannan abin da ake ce ma adam magana ko figures of speech, kamar da malaman English suke ce musu salon zance ne na musamman wanda yake ƙara ma zancen armashi. Waɗannan a taƙaice kwarai da gaske yayan wa masu albarka su ne kashe-kashe na ulumul balaga. Sai mu je kan tarihi a taƙaice, yadda aka yi balaga ta taso, wanda mun ɗan faɗi wani abu a baya a kan shi, amma bari mu bi jerin gyar abinda aka rubuta mu ji me suke cewa. Nashatul balaga fi rihabil qur'anil karim, asali balaga ta taso ne a cikin farfaje alqur'ani, ba ta taso a matsayin ilimi zaman kanta ba. Ba balaga ba, dukkanin ilimin larabci idan ka bi tarihin su an yi su ne don yi wa qur'ani hidima, kamar yadda muka ji a baya, musamman ilimin nahwu wanda da haɗe suke da sarfu. Duk malaman nahwu ƙwararru in ka bincika za ka ga su ne malaman alqur'ani, su Kisa'i, su Farra'u, su Abu Amrin, duk waɗannan malaman ƙur'ani ko malaman nahwu har nan baya-baya su Shatibi, su Abu Amrin da Dari, dukkan su ƙwararrun malaman arabiya ne, dukkanin su. Wasu su ma kamar Imam Shatibi ma ƙwarewar sa ma arabiya ta fi ƙwarewar shi a ilmin qira'at. Haka Ibn Malik mai alfiya ƙwarewar shi a qira'at shi kuma ta fi ƙwarewar shi a arabiya ma. Dukka haka suke, wato ilmomi ne waɗanda ba sa rabuwa da juna, ba wanda za a ce wannan ya iya ilimin qur'ani amma bai san larabci ba, ko ya iya ilimin larabci bai san qur'ani ba. Babu waɗannan malaman ada babu irin su. Na'am. Wa li idraki jamalihi wa ijazi, kuma an kirkiro ita balagan ne dan a riski abin da ke cikin zubin zancen alqur'ani,
na jamal al jamal tarkibi qur'ani na da wani salon zance wanda ya gagaru kowa duk wanda ya san me larabci ko dan yayi ne ya kanta alqur'ani ya san bai taba ganin wani zance irin shi ba wannan tun farkon zamani da kafirai da musulmai duk an yi ijma'i akan haka hatta kafiran makka da suka ki imani sun yi da cewa wannan zancen ba waka bane ba abokanci bane ba wani ne ya koya mishi ba lalle wannan zancen yana da wata kadasa yana da wani tsarki da ba irin nan san mutane bane amma dai sun tubure ne saboda wasu manufofin su na daban dama kuma har kafirai na wannan zamanin irin musashirikun suna da daga cikin sako masu adalci da suka yadda cewa lalle wannan ba zancen dan adam bane to Qur'ani da wannan jama'a din to jama'a din baka iya fahimtar sa haka dan ba jama'al ne adi ba akwai jama'al adi allazi yastadiu an yatabawwaqahu kullu insan adi ko da misali yanzu kalan wuri fenti mai kyau riga mai kyau mutum mai kyau kowa na iya ganin shi ya gane kuma ce kai wannan mai kyau ne to wannan jama'al ne adi jama'al ne adi amma yanzu misali nagartan Musa ko nagartar suminti a ce wannan sumintin mai kyau ne kaga wata kila ni da kai da musan gine musan suminti mai kyau ba wata kila ni da kai da musan mota ba mai kanikanci ba dan mun ganta kawai da sabon kanci musan ne nagarta ba ce kawai nagarta ba to wannan kaga jama'al ne tekniki to Qur'ani da wannan irin jama'al din ba jama'al ne adi ba ko zai riska shi ba sai dai kana da sadiqa ta larabci ko kuma kana da wasu ilmomi wanda za su taimaka maka ka samu imkaniya wanda koda bata kai irin wancan nan modern tongue ba imkaniya ce wacce take a akalla kasira bi an tinak ala fahmi wa idraki jamali to abin da ya kawo balaga kenan farko na biyu kuma ijaz Qur'ani da ijaz shine ya gajiyar da kowa akwai ijaz lafazi akwai ijaz tarkibi akwai ijaz tashri'i akwai ijaz qasasi akwai ijaz ghaibi abubuwan da Qur'ani ba da labari da nada da wanda za su zo gaba ghaibi kenan wanda kowa bai sani ba sai a cikin alqur'ani qasasi babu wata kisa da Qur'ani ba ita ba da labari wanda aka bincike aka ce ya kuskure wajen fadan inda ta faru ko sunayen waɗanda ta faru da su ko garin ko zamanin babu sabanin duk wanda ta bi a duniyar nan zai iya ba da labari a je a wani bincike anthropologically ko archaeology ko history su je a bincika sai a ce ba ka kisa ta jawa da ba ana tafiya mana baya ji da shi ne shugaban wasa ba daga baya malama wasu suka ce ƙarya ne malama wasu da kansu farfe su shi suka ce ƙarya ne kuma dole aka da aka yi da cewa ƙarya ne ba mamaki kuma wannan gaba yanzu su ma ƙarya suke su ma to kaga amma Qur'ani hayyo ba ne taba gano ta kissa ta shafi na marut ko ta shafi habila da kabila ko annabi Musa ko kirkiro farkon duniya ko tarihin zulkarnaini wani tarihi da za a ce an gano wani gazawa da Qur'ani babu ba wanda ya sauna to wannan ijaz kasasi kenan akwai ijaz wanda yake tarkibi salon zancen shine ma wanda aka ce in an yi sa'i kowa ya kasa yi kawai mutum ya tsara mazanci wanda ya zama irin Qur'ani an kasa sannan akwai ijaz wanda yake ainihin wato na faɗi wajen guda biyar ko to mun dauka da ku dauka shikenan sai a kuma tafin ijazul qur'an na wancan da muka mata ran faɗo su ta kai daga baya da za su taimaka wajen samun wannan to dan fahimtar waɗannan ijazu din da qur'ani yayi musamman ijaz lafaz yanda ya tsara zancen shi fawasil din sa wato karshen ayoyi da jeran giyar su da kuma zance wanda yake ana maimaita shi amma kuma baya gajiyar da mutane wanda a ɗabi'a dan adam bai san jin abu maimai kallaka ga koshin ne ka kalle shi yau zaka ji ka tarala haka da wannan ba ka bari ko ma take ce ta sa kayo ta sabo sai ka gaji daga wannan kaya amma Qur'ani zai tabbar dan abu yana maimaita shi ka dauki misali da kisa annabi Musa duk izin Qur'ani akwai ta amma dan zaka da kace kai bari tsalle kina ina ji ta baya yadda kake kallon jin kana kowane misali babu maimai irin wannan ko kuma koda maimai da yake a cikin sura guda fa bi ayi ala rabbukuma tukadduma ma tukadduma da ake rubutawa ko ire-iren su wala kadai sanar Qur'ani da zikir fa lamu mudal inna fi zalika la aya wa ma kana aksarum mu'minin irin waɗannan da ake rubuta a cikin sura guda su ma zaka ji ba da jiddin su sai kuma na ƙara da imama zancen ko to irin wannan maimai din da Qur'ani yake ya za a fahimci meye ma'anar sa yana cikin ijazin da Qur'ani yake maimai din kissoshi maimai din hukunce maimai din lafuzza a
cikin haka aka faro balaga ina fata muna ganewa wallahi kana sibira yace amrihi mansuran fi kutubut tafsirul qur'ani ya arbuha mufassiruna inda bayani idazil qur'an da haka daga farko ilimin balaga yana cikin tafsirin tafsiri malaman tafsiri suna kawo bayani akai in za su magana akai idazu وكذلك يوجد بعض أجزائه في كتب شرح الشعر ونقده ومحاضرات الأدباء ونقصكم أكن سامو ونساشي ما أبن ديش أفو بلاغة أتكين تفن واقع نكدنتا في أتفكو آيو القرآن أنون يد تكي تيما كاوا وجنغانا وانا واقع أفضل أبن ديش كنت نأي إجازي ذاك سي أكفار سامو ونأي إجازي دبياني أمي أن بلاغة أتكين تفن أدبي kuma masu adabin suna kokari su bayyana yadda mawakan suka ta'asirantu da alqur'ani wajen tsara waƙoƙin su fa allafa abu ubaida ma'mar ibn al-musanna wannan malami daga cikin malaman arabiya ne shi ma wanda ya rashe fa ta 144 ya rubuta tafsir mai suna majazul qur'an wal jahiz abu usman amr ibn bahr wani babban malami daga cikin malamai masana larabci fa a wancan zamanin shi kuma yabo daga baya da tafai da dama kutuban kafira albayanu wattabiin kitabul hayawan kitabul bukhala da tafai shi baya gajiya daga yin magana akan balagar da ke ciki duk da malami ne ba mu ta zare fil adabi wal lugha wa kana ba'd min hadha al ilmi mansuran aidan fi kutubin nahw haka in ka dauki tafan nahw musamman kitabus sibawi wanda shine ne suke mashi lakabi da qur'anun nahw sibo yar suka ta 180 ne ba hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi rubuce a cikin tafin shi akwai kabaya da suke balagiya ne zaka gan su a ciki haka mun ambaci farra wanda shi kuma yar suka ne ta 207 farra'u tun daga sunan shi ba asali farra shine mai jefa fata amma aka ce walam yakun farra'an wa inna ma kana yusil kalam saboda ya iya je mai zance ya iya yin sala da magana gunduwa sai ke ce mushi farau ko ya yake jima yake yi ba haka irin littafin shi mai suna ma'anil qur'an shi farau ma'anil qur'an Allah ya gafarta musu gaba daya walam yukhass bi ta'lif illa fi akhir kalli khalis al-hijr ba awari littafin ilmin balaga aka mushi rubuce shi daban ba sai karshen karni na uku na hijira in alafa abdullahi ibn al-mu'taz الخليفة العباسي المتوفى سنة 96 بعد المئتين للهجرة بعد المئة الثانية للهجرة ألف كتاب البديع ييما جنا يربط البديع وأودعه 17 نوعا يكو نوع قوم شاب بقينا البديع وعد الاستعارة منها لذلك الشعب اللي يكو ألوكسا أكو الاستعارة يا لسا فاتا أشكين واتو أبنا البديع وقالوا أن فرق فرق أولا استفالك وما أن العلماء اختلفوا في تحديد يعني متفي كسورة إنجلي اختلفوا في تحديد وجوه الإعجاز في القرآن إلا أنهم يتفقون تقريبا على أن الإعجاز البلاغي وجها مهما لا يمكن إغفاله تبقى كما لما علم القرآن في سابان يوجد تنتن تمينين الإعجاز كما قال نولي ذاك وقد ما أنبتوا سؤالا دا muka iya tunawa ko Allah ya sani shi musu amma akwai su da dama wujuhin su kuma yanzu a zamanance suna magana akan abu da ake cewa shi al-ijazul ilmi scientific wato bayani da qur'ani wanda suke da alaka da kimiya da fasaha kaga wannan da ba a san da shi ba lokacin da babu waɗannan discoveries din ko waɗannan intajat ilmiya jadida ba a san da shi ba to babu mamaki kuma nan gaba za a sake samun wani salo na wato ijazul qur'an wanda mutane da su rayu a wancan zamanin mai zuwa su ne ko za su iya fahimtar shi wata kira to da haka duk da dai malamai sun yi sabani wajen tantance ijazul qur'an amma dai sun yi da cewa al-ijazul balagi ijazul kinuna fasaha al-qur'ani wata fuska ce daga cikin fuskokin ijazi wanda bai yiwa a yi watsi da ita wala tadawwanu fi dhalika mu'allafat tahmilu malhubatihim wa ra'ihim wa afkarihim al-balagiyya dan haka suka rubuta littafan nan wanda muka ji da wasun su waɗanda suke ɗauke da wato malhuzat abinda suka tsinkaya wa ara da tunaninsu wa afkar da hangen nesan su wanda suka samu balaga alqur'ani hatta asbaha mu'zam al-kutub al-mu'allafa fi dhalika al-qur'ani masadir balagiyya haka wai gari mafi yawan littafan da aka rubuta na ijazul qur'an
sun zama wato abin nan ne references ne tuwa san bayanai ne manazarta ce ga ilimin balaga ka risalatul khattabi kama abu sulaimana hamad al-khattabi wannan malamin hadisi ne babban malami ne littafin shi na ijazul qur'an wan nukat fi ijazul qur'an al-rumani wa ijazul qur'an al-baqillani wannan abubakar al-baqillani malamin ilmin kalam din nan wal burhan al-kashif an ijazul qur'an na az-zamalak az-zam nakani wa ghayriha min al-kutub da wasu wadannan wannan din misali ne cikin tura'a na kudama wanda an yi sai dan ijazul qur'an amma kuma suka waye gari me san ya fahimci balaga la istaghni an thumma sara al-balagiyuna yu'allifuna mu'allafatihim al-balagiyya litakuna wasila li fahmi ijazul qur'an to bayan da ana yin shi a cikin al-qur'ani aka ware aka yi su daban sai yanzu kuma ya zama ana yin su dan a iya su a kuma fahimci qur'ani kaga sun kuma abu bugar su kenan kama ta dillu alaihi anawinu hadhihi al-mu'allafat daga li sunayen wannan tafan na kasa dalailul ijaz na Abdul Qahir al-Jurjani wannan zaka yi cewa kusan shine rasulul balaga wannan al-Jurjani a'maluhu ahamiyatu fil balaga la tuqaddar bi sanad haka al-ijaz na al-Alawi wa ghayra haka nihayatul ijaz fi dirayat al-ijaz na al-Fakhr al-Razi mai tafsiri wa taradun متضمن لأسرار البلاغة وعلوم الحقائق وعلوم الحقائق الإيجاز مع العلوي وغيرها من المؤلفات وكثيرا ما يؤكدون أهمية تعلم البلاغة لفهم القرآن وإدراك إيجازه تكتا ننصر كرنتا تندق مقدم ومز سافة قصنا بياني أكم مجم منشن سنة إلى من بلاغة دوم غاني أي هو تو قرآن ثم جاء Abdul Qahir Jurjani da muka ambata a baya wanda ya rusa shekara 481 da 71 amin yazo yayi ijazul qur'an wa asrarul balaga da tafaini guda biyu awwaluhuma fi ilmi al-ma'ani wa thani fi ilmi al-bayan fa kana awwala kitabaini mayyaza hadha al-ilm an ghayri sai suka zama wannan tafan nashi sune da tafaini farko da suka fara tantance ilimin balaga daga wannansa ولكنهما كان غير ملخصين سيدي بيس أتكي سبايا تكذن شيء أكوي حشو ولا تامي الترتيب كما زبن سبي بيشكبا فوما سيسكي كما دا مثل در متناثر كنزو كما كتشي واتو وسو كاين كارسني كو زيناري يعني أموان دا أكو واتا دسو أتكي واني بيجي كو تكي واني أشي suna bukatun da yake tara su a wuri guda ɗaya ko fambara Sirajuddin Yusuf ibn Muhammad ibn Ali al-Sakkaki al-Khwarizmi sai wannan babban malami shi ma ba mu ta zane ne wannan malami mai suna al-Sakkaki shine yayi maza ya tashi yayi hubbasa ya rashi ka ta 1626 ila nazmi tilka durar fa allafa kitabahu al-ajib al-musamma miftahu al-ulum fi ulum al-arabiyya wannan da fa shi miftahu al-ulum ita ne ban mamaki wa udu al-qism al-thalith minhu الذي هو المقصود من التعليل cikin littafin akwai bangaren nahwu akwai bangaren arubi sai kuma bangare na uku shine bangaren balaga dawwanaha ala tariqatin ilmiyatin salihatin litadris wadhabt ya tsara shi bisa salo na ilimi wanda ya dace da ilimi ya dace da karantawa za a iya hadda za a iya koyon karatu da shi fa kan kitab alwahid iktabasahu min kitabai Sheikh Abdul Qahir ya zama littafi ne kwaya daya wancin yayi nashi guda biyu sai ya tsakuro daga littafin Abdul Qahir Jurjani sai ya zuba shi wannan masail kashaf sannan ya dauko maganganun daga littafin kashaf tafsiri na abin jarul lahi zamakhshari fa asbaha umdatan lit talibina da ka littafin miftahul balaga abin miftahul ulum fi ulum al arabiyya sai ya waye gari madogara ga dalibai da hadal ilmi masu neman wannan ilimi wata taba al-udaba ba'dahu fi at-ta'lif fi hadha al-ilm al-jadid duk sauran da suka biyo baya to kawai mai ne suke na abin da wadannan suka rubuta da haka ba mai ta'arudi gare su ba musamman malaman wannan zamanin da suke rubuce-rubucen su farfesoshi da manyan masana da manazarta da masu bincike ga suna kasashen Larabawa iri daban-daban Misra Suriya Saudiya Iraki akwai rubuce-rubuce da dama dukkanin su mai ne
na abubuwan da ke cikin waɗancan da ana magana balaga kadima amma akwai balaga hadisa wacce take tsakure ce daga cikin irin abubuwan da larabawa suka samu bayan alaka su da turawan yamma alaka ta al-ihtikaku al-thaqafi wanda ya faru tun bayan zuwan Napoleon kasar Misra wanda ya kawo farmaki ba na soja kadai ba farmaki har na thaqafa wanda ya zama dalilin samun alaka ne karfi tsakanin kasashen larabawa musamman Misra da kasashen turawa musamman Faransa da Ingila da Jamus wanda suka koya musu ilimi da dama na adabi da ilimomin kimiya da fasaha da dabarun noma da yaki da makamantan su da tsarin mulki to daga ciki an samu juyin hali mai yawa game da ilimomin da suke cikin Arabiya na hawu sarfu adab balaga da sauransu wanda ina ganin wannan ba mahallin tattauna su bane amma dai ana magana akan balagal kadima to daga kan asakaki duka sauran to mabiya ne kawai ga abubuwan da suka gabata to wannan takeice kenan jama'a dangane da albalaga da kuma dan takeitaccen bayani akan tarihin ta wallahu a'lam sai mu koma ɗayan bangaren shine bangaren an-nususud diniya wanda aka ce ana so a san alaƙar to kalmatun nafs fi lughal arabiyyah al-ilmiyyah banda bayani akan mu'jamiyya wanda yake nufin tudu annas shine abu da yake ta kowa yake ganin sa amma a ilmance a gun malamai aka ce nas ya daukan ma'ana ɗayan biyu akwai ma'ana wata ke tsohuwa ce sananniya a gun malaman usul fiqh musamman ita ce al-lafz allazi la yatamiru illa ma'anan wahida sukan ce ma ta'wiluhu tanziluhu abin da yake nasi karara zance qul huwallahu ahad la yatamiru ghayra hadha at-ta'wil bi anna allaha rabbul ahad samad to wannan shi suke ce ma nasi sai a ce wannan nasi ne yanzu akan ahadiyar Allah malaman usul fiqh suka ce nasi galibi abin da suke nufi kenan bi ma'ana annahu la yadullu illa ala ma'anan wahidin wa munafin li ihtimali yati ma'anan akhar cewa baya nufin wata ma'ana sai kwaya daya kuma ma'anan nan kwaya daya ta soke yuwar samu wata ma'ana daban ma'ana daya yake nufi kuma wannan ma'ana bata yadda a ƙara wata ma'ana ba wa hadha al-ma'ana muwallad min khilal al-'asr al-'abbasi ibban al-zihar al-harakah al-ilmiyyah an tariki tarjuma ta ilmin mansub ita ma kanta wannan ma'anar farariya ce a zamanin abbasiya lokacin da ake ta tarjumar ilmomin yunan wanda daga cikin muhimman ilimin da aka fassara zuwa larabci akwai ilmin mansub duk da matsalolin da ya kawo amma yayi amfani wajen wato sakkala wajen tashi tunanin mufakkirin a wannan lokaci saniyan ma'ana ta biyu kullu wannan akwai ma'ana kullu ma tamma ta'lifu min al-kalam mutlaqan din zancen da aka daga aka yi shi aka haifar da shi duk zancen da ya bar zuciyarka duk zance dama daga zuciya yake daga tunaninka da kai tunanin zaka faɗe shi in ka faɗe shi sawun da baka ne ko da rubutu to sunan shi nasu musamman wanda yake an taskace shi dan wani amfani ba zance ne kai aka abir ba misali mu dauka rubutaccen jawabin da wani shugaban kasa ko gwamna zai gabatar hudubar juma'a abinda za a gabatar press conference za a zo a gabatar da shi waka wasiqa takaddar yajejeniyan sai da wani abu ko sai shi takaddar yajejeniyan yin wani sulhu takaddar abin nan shedar daurin aure ko sakin aure ko sadaka da makanta duk waɗannan ko dukan su nusus ne bil ma'ana al hadith dukan su abin da yake ce ma text ne wato nassi ne tabbatacce an riga an tsara shi yana da ma'anai shi yana da kuma matsayin sa haka duk abin da ka karanta a cikin jarida ko a cikin littafi ko a cikin wani sako rubutacce duka text ne sai ke hata sakon waya da muke tare muke ce mishi text shi ma nass ne yana da hukuncin magana ko take rubutacciya yace kullu ma tamma ta'rifu bil kalam mutlaqan bima yahmilu min ma'anin aw ma'anin ma'anar sa kwaya daya ce ko fiye da daya ne yahtamiluhu ta'bir wanda wannan zancen na ya daukan ma'ana ce da daya domin shi zance idan ne shi ya riga yi shi to yanzu bai da mulki ba akan shi ba yi da ta cewa akan shi masu karantawa da masu saurare su ma sa da cewa akan zancen kuma ta ce wasu kana iya bambanta su ba shi fassarori daban-daban
to da haka shin za a samu zance guda daya ya dauki ma'ana fiye da daya wato ma'anar ma kai da kai zancen baka nafaci ta ba amma kuma zaka ga eh lalle ma'anar zance yana bada wannan ma'ana babu shakka kai ba ita kani ba amma zance yana bada wannan ma'ana ya ci gaba da cewa wa hadha huwa al-ma'ana al-jadid al-mu'asir alladhi iktasabahu lafz an-nas wannan shine sabon ma'ana ta zamani wanda lafazin an-nas ya samu wannan ma'ana kanatijatin min ta'il al-ittisal al-faqadi bil adab al-gharbiyya kaman wani ɗaya daga cikin sakamakon wancan magana da muka yi na samun alaka tsakankanin larabawa da mutanen gabashin yammacin duniya wato turawa kenan wa kad sha'a istimal kalimatin nas shiyu'an malhudan la siyama fil adabiyyat wannan kalma ta an-nas ta samu yaduwa mai wanda kowa zai iya tsinkaye cewa lalle akwai ta musamman a cikin adabiyyat a cikin rubutattun maganganu shi ake a cikin literatures na kowane fanni akwai text fannasu al-adabi masalan kalamun fanniyun sawa'un kana shi'ran aw nasaran aw masrahiyya wan nasu al-ilmi huwa al-kalamu al-ilmi wan nasu al-falsafi huwa al-kalamu al-falsafi wa hakaza kowane fanni yana da nas din shi za a ce nas in ka je kotu akwai nusus kanuniya su ne irin waɗanda ake suke cikin abin nan cases da panel code da wane ne nusus kanuniya in ka je abin nan bankuna akwai sukuk akwai nusus wanda suke kamar su checking haka da waye duk su ma nusus ne in ka je gun faɗin falsafa akwai nusus falsafiya maganganun malaman su idan ka je abin nan wurin masu karatun adabi akwai nusus adabiya sune waƙoƙi da rubuce-rubuce riwayat novels waye da suke karantawa kowane fanni dai na ilimi suna da nusus ɗin su haka ba ita sa da'iratul nas wa amma nas shar'i tunda muna magana ne akan nusus shar'iyya fayutlaqu ne wannan fayutlaqu ala al-ayatil qur'aniyya wal ahadithin nabawiyya sanda ka ce nusus shar'iyya to dinin ne al-qur'ani da hadisai matanin al-qur'ani matanin hadisai wa qad yutaqita samahu al-ba'd wasu malamai kuma suka dani sakaci fayudkhilu fi mafhumihi aqwal al-fuqaha maganganun malaman fiqh wa fatawihim da fatawihin malaman fiqh su ma sai a ce nusus ne shar'iyya ma'ana yanzu bayan qur'ani da hadisi za a daukar risala ita ma matsayin nas shar'i za a daukar fatwa wanda bin baz ya bayar ko albani ko abubakar gumi a ce ita ma nas ne shar'i in ka dauki fatawan malamai wannan ta samu shi ne saboda alakar waɗannan maganganu da waɗancan galibin su sakamakon karanta waɗancan ne ko kuma ana yin su ma ana saka waɗancan da baki maganganun malamin fiqh da fatawa suna saka hadisi da qur'ani a ciki to sai suka samu wannan laqabin su ma tajawuzan wa ala hadha yumkin alqawl bi anna almurad bin nass alshar'i alkalam alsadir fil mashra'i alislami wato shine zance wanda ya fito daga tushen shari'ar musulunci qur'ani da hadisi kenan libayan tashri wanda aka yi shi kuma dan bayanin shari'a dan bayanin abin da ya shafi ibada ko mu'amala ko wani hukunci ko wani bayani ko ta karantarwa ta addinin musulunci to yanzu anan ya kamata a ce mun fahimci abin da ake nufi da nassi ko mun fahimci abin da ake nufi da wato balaga guda biyu to yanzu me ya alakar balaga da waɗannan nassoshin wajen tafsiri shi ne dama asalin tushen magana ko ta ina ne ta wace fuska muke iya gane alakar su shine yace daurul balaga al-arabiyya ifamin nusus la raiba anna itqana ulum al-balaga shartun lazimun ifamin al-qur'an wa tafsiri babu shakka akan cewa gogewa da sanin ilmumin balaga sharadi ne daga cikin sharuɗin da wajibi ne mutum ya same su dan in yana so fahimci al-qur'ani in yana so kuma ya fassara al-qur'ani daidai faqad kana salafu yahtammuna wannan a maimaita kalmar ne ma'ana daya yaltaquna yahtammuna bil balaga limakaniha fi fahmi ma fil qur'ani malaman farko sun kasance suna ba balaga muhimmanci dan fahimtar alqur'ani ba mun ji asalin malaman farko balaga tana cike to bayan ta fita ta zama ilimi ne zaman kanta to kuma sai suka zama sun sa kansu sharadin lalle a iyata dan a fahimci alqur'ani
ba ita kade ba da sauran ilmomin lugar arabiya an malamai da dama a farkon zamani kaman al-imamu zuhri ma ta mushirin tambaya kaman da khatibi ba da labari me da ya za gane a fassara alqur'ani yace akwai arabiya akwai larabci ba ya fassara alqur'ani ba ya larabci ba ba wai iyawa kawai ne yin magana da shi ko na iya tsara wani zance ko a iyawa ta sanin ilmomin sa aqalla ilmomin nan guda hudu ummatul ulum nahwu sarfu adab balaga aqalla wadannan guda hudu bai yiwa a ce mutum zai mu'amalanci alqur'ani ta fuskar karantarwa ko tafsiri ko ta fuskar kafa hujja da shi ko karantar da shi yace bai da rabo gurgurdan hali a wadannan ilmomin kuma ya karanta da daidai ba zai yiwa zai samu kansa a cikin naƙasa sosai da gaske wataƙila ya iya dogaro da wasu da tafai ko tafsirai da suka gabata wajen ya karanto bayanan da zai zo ya bayar amma dai ba zai iya ada'in ajidadin abinda ke cikin alqur'ani na wannan sirrin na larabci ba akwai kuma ire-iren su da dama waɗanda ba za ka yi fahimtar su ba in ba ka san su din ba ko da ka karanta ibnu ashir ya bayanin su ko zamakshari ko shaukani a fathul qadir ko ka karanta a cikin qurtubi a cikin tafsirin sa ko waye ma ka karanta ba za ka iya gane me yake nishi domin ne dinga maka magana da wani yare duk iya turancin mutum yanzu misali bai yiwa kawai ka karanta English ko geography ka ce za ka iya fahimtar misali littafin English da aka rubuta wanda yake magana akan anatomy ba za ka iya fahimtar shi ba shi da English ne so dai kuma akwai kalmomi da dama waɗanda ba ga magana English ba ko da ku kana da degree ɗaya biyu a English ba za ka iya gane shi dole za ka buƙaci wata khalfiya ma'arifiya a wannan fannin kafin ka gane wannan to haka nan ma yace dan fahimta abin da ke cikin alqur'ani min al-hazaf akwai hazfu da yawa da ake a cikin alqur'ani alal misali yanzu da muka dauki fadin Allah misali makbal makrul layli wan nahar mu dauka matsayin misali bal makrul layli wan nahar kaga dare bai da wani makirci rana ba ta da makirci zaka dole akwai hazfu da za a kaddara a wajen bal makrul hasalatil layl wa makrun akharu hasalatin nahar dole akwai wannan hazafa din suna nan da yawa a cikin alqur'ani inama zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni yukhawwifu awliya gari muna fassara cewa yana tsoratar da mabiyan shi ba haka bane yukhawwifu an-nasa awliya akwai yukhawwifu fili ne yake buƙatar ba ga mas'uli guda biyu so shedan ba tsoratar da mabiyan shi yana haraza su dai yuharibuhum didda al-akharin didda ghairi awliyai to inma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu an-nasa awliya'ahu yana ko yukhawwifu al-mu'minina awliya'ahu yana sa mu'mini su tsorati yana so sa mu'mini tsoran jama'a shi yukhawwifu an-nasa awliya'ahu to irin wannan sanan da yawa a cikin alqur'ani da wuya ka wuce shafi ɗaya biyu baka ci karo da su ba amma in baka san su ba la tash'uru biha idan baka san magza hadhihi alqawaid ba ko kuma ko da ka san kana karanta baka tadabbur yadda muke da ko za mu kasa Qur'ani ne kai a motar ka ko ka kunna sauditu sauditu yake ta muku sauduwan wannan tashi ta makka ko za ka kunna ne kai taji kai taji kai taji wani ma har ta kwana tana yi wannan ya saba wa abinda Allah ya saka da Qur'ani dan ayi da shi a karanta ayi aiki da shi sai ko ka kunna ka cigaba da harkar ka kai bacci ya zama irin da music suke kunnawa kenan ko misali to sai a kauce ayoyi baka san wanda yake cewa ba kai ko a sallah ma sai a sallah magariba ma a tashi da liman da ma mu ko mai mutu da karanta saboda ba ma ta dabburi za a san ta aya ne matikar hadari kaga su mutanen da sai a ta kuka in ana karantawa annabi ya kuka sahabbai su kuka har kafirai sai na baka yana kuka kafirai suna kuka Buhari ya ruwaito kai an samu waɗanda ma fa ake karanta alqur'ani su fada su suma wani ma daga nan karanta sai Allah ya nuna bala kuma labaran da yawa wani a karanta alqur'ani hankali shi tashi ne suma shikenan ba zai saka fita daga wannan zai huwar ba sai dai kabari tsoro ne tsaba lage shi saboda ya ji zafin ayat ta raba shi to mu na farko akwai karancin cikin larabci fahimta ita kanta arabiya sannan wanda suka fahimta ba ruwan su suma yin duniya ne wanda ma suka fahimta kenan da ka sai a tare taron jama'a ana sallah
sannan zuwa wajen mutum 500 hala a masallaci ba wanda zai koge ba ko gige ake ba wanda zai ba wanda zai da wanda aka karanta a cikin hudu ba wanda aka karanta a cikin sallah duk daya ne to wannan saboda zuciyar mutum riga sun bushe ba Qur'ani baya dafa zuciyar mu yadda Allah ya ba labari cewa su masu ambaton Allah takshi'u ko iga cikin su na tashi eh watalin za su gidki za tashi su kai gida can kuma suka ji wani abu mai sauki kuma sai su nisu yadda ka san sa musu shoki Allah shi shoki to kaga irin wannan misalai ne kawai makbar makar lailu wannan har da ire-iren su haka wal qasam rantsaran sadiki ta alqur'ani fala uqsimu bi mawaqi'in nujum la uqsimu bi yawmil qiyamah kaza 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 ga sunan rantsaran tsiri daban-daban wanda ibnu qayyim jawziya da tafiye musamman aqsamul qur'an wanda yake magana akan fa'idoji da hikimomin da ke cikin rantsuwar da Allah yake cikin alqur'ani kuma kaza zuwa kan tafiye la uqsimu bi hadha albalad ba sunan rantsuwa da wannan gari ba sai kawai a wuce to me kenan wannan ya zama karatun ba na bakin baka fasara haka wa audud damiya wasu daga cikin abubuwan da suke da bukatar lalle ka fahimce idan ka fasa alqur'ani daidai da sunna akwai inda damiri mafadar damirai zaka karanta aya tana da damirai murakkabai wasu kan wasu fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala wa'amilu wa'amilu salihati wa ala rabbihim yatawakkalu na'am to sai wace take gaba inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun to kallon nan damiran inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun ko ka fahimta abin da ke cikin damiran sultanuhu yatawallawnahu ba mamaki na ce sun koma ga shaytan amma walladina hum bihi bimaza bihi mushrikun bi shaytani mushrikun la billahi mushrikun to ina asalin lafazin da ke wakilta wannan da wannan da muke wakilta shi sai kai lalubi sai ka lalubo za ka gano ina asalin lafazin da ke sai ka lalubo ka kuma baya wancan fasta'iz billahi to wannan ai walladina hum billahi mushrikun shi ne da ce da awliya'u shaitan wadanda ya tawallawnahu kuma suke shirka da Allah sanan dalilin da ya dace amma an kace kuma suke shirka da shaitan to can duka ya zama abad to irin wannan ba mai din sanin da yawa cikin alqur'ani sannan in ka dauka haka har ila ka dauki misalin illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idh huma fil ghadi idh yaqulu sayyidi la ta'budu illa ma'ana fa anzalallahu sakina ta'fu nan ba ku man gundu ya kan sakinatahu ala rasuli sakinata hudun nan damirin izuwa ga wa yake komawa shin wa aka sako da sakina din tukunna da sauransu hakan ka dauki kamar fadin Allah ina so na yau ina kaman kuma haka mutabaqat damiri ha ila yau dauki idan uzi da sati mai zuwa ci fasau ila zikrillah wa dhurul bay fa idza qulita salatu fantashru fil ardh وابتغوا واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا ليكن اليهما كلا دكي غني تجاره او لهوا انفضوا اليهما تجاره تمتن لهوا نمجن ساكتي انفضوا اليها دمير وتتين بولا تيكي وتتين مثلا tijaratan ita ce ta farko kaga addamin rabi un da aka rubuta zikir yadda muka saba ana wurwa zikir to ya zaka fayyace wannan kuma qur'ani daidai ne wa dauda wa sulaiman idza kuma ne fil iz nafjat fi garam al kunna li hukmihim ne kun li hukmihi ma kunna li hukmihim shahidin zaka ga su wannan da yawa a qur'ani ya su saba abinda ka saba ji ana wurwa zikir da risalatin nahawiyya da sauransu wa laqad mananna ala musa wa harun wa menene wa dai nahu masratan wa nasarna huma kanu humul ghalib sanan kuma sake cewa wa ataina huma kaga an kuma tasmiya
tasniya tasniya jam'i tasniya irin wannan sanan da yawa a cikin alqur'ani sai iya wanda ka taba riska kawai wani abu ma za a karanta kike ji kaman ma wai an yi haka yake kuwa haka yake kuwa ya saba duk kaida da ka sani a rahu saboda kaida kuma ya kamata ita za a murda ta ta koma ta tabu daidai da qur'ani inda ka samu rikici tsakanin kufawa kenan da mutanen basara su mutanen basara suna da galib malaman nahun basara duk kaida suka sata in qur'ani sama ta ce wannan shazi ne qur'ani ne wannan shazi saboda tauri taurin kai irin nasu ba za su layyana kaida su ta kaida ta lalace ba sai su ce a wannan qur'anin wannan ajami ne ba daidai bane sai su zargi masu riwaya su kuma malaman nahun kufa sai su ce a gyara kaida wannan yafi dacewa da abin da ya dace da hankali malaman nahawu basara su qiyasiyun qiyasiyun sun fi dacewa da grammarian su kuma malaman nahawu kufa su kuma abin nan ne wato wasafiyun ne sun fi dacewa da linguist malaman harshe ana raba su gida biyu akwai grammarian yan ka'ida ga ni kashi kawai duka plural ana ƙara s ko es ta fi in ba shi ba sai ta ba tasi class classes ko leg leg ba za su ce cewa ba to ana nan suka samu ne saba wani sai ya wannan shaji ne suka sai su ga wani wanda ya saba wani sai ce ba su yadda ba shaji ne ko dahil ne ko ujman su ko malaman lugawiyyun su ko za su dinga wasafa lugha ne sai ce a masu harshen ga yadda suke faɗi ga yadda suke faɗi ga yadda suke faɗi sai a wayi gari komai ya samu zaman shi yanzu ka ga misali ai akwai abin da yake cewa linguistic development at tafawurin lugawi shine harshe yadda dan adam ke ci gaba kashin shi ke ci gaba dukkan mu nan shekaru goma baya ba haka muke fasaha mu shekarun mu wataƙila tsawon gemun ka da alamar tsufan ka da riɗewan harshen ka duk bai kai haka ba ka fa haka wataƙila ka dan faka samartaka baka kai haka gujewa a rayuwa ba wataƙila baka kai haka arziki ba ko ka fa haka talauci duk yana iya yiwuwa ko ka canza kuma da shekara goma kuma kana rayuwa da za ka canza ba za ka zama da kake dan nan ba zai yiwuwa wannan yani amrun ne mahtumun alal hayatil insani to haka yaran rukan masu yanzu harshen Hausa da ake magana da shi a yanzu ya sha bamban da harshen Hausa da aka magana shekara 20 30 ba ka dauki misali ka dauko littafan da aka rubuta a da su magana jari su ruwan bagaga ka ba yara inda yan firamare su za su gane me yake faranta ba wata kila malamar su ma da tsayar shi gwanan da ba ta gane ba ita ma ba da tsayar shi a ga muku duk su muka yi Hausa ne kuma duk da ka faɗa na yara kalmar ɗaya biyu a gida ka ce ka ce baba me yake kaza ba su san agwagwa ba ba su san sigari ba ba su san taga duk ba su sani ba moɗa irin waɗannan katanga duk ba su san sunayen su eh kace to ba aidi bane zamanin ne ba zamanin su ba su kuma yanzu Hausa su da suke mura dariya mura cewa kai ku daina cewa ba a cewa dokuna ba a cewa shanaye dole kuma nan gaba ta zama daidai ba yadda aka yi idan din ba su faɗan doki suka kare su rama su faɗan dokuna ya zama daidai eh na'am da ba ni shi abin shi wannan ne kai gudu bai san gudu ciyawa ba to irin wannan tsawura din suna shafan kowa da yare qur'ani shi ya katange larabci da zai samu wannan matsalar shi da aka ci sai inda aka wayi gari larabci yana da wani standard form irin na da shi yake ce mata al-lughah al-arabiyyah turafiyya classical arabic language sai aka samu kuma wani daban al-lughah al-arabiyyah haditha modern standard arabic wanda suke ce mishi MSA modern standard arabic amma da ba dan qur'ani da yayin larabci wannan gatan ba to wataƙila da larabcin da an daina ma fahimta shi yanzu gaba daya kamar da aka fara daina fahimtar Hausar da aka fara daina fahimtar ingilishi na da ingilishi irin su yanzu Shakespeare ba wanda yake gane shi yanzu sai wanda ya tafassusi akan irin wannan ilimin to dan haka mutum yana buƙatar ire-iren waɗannan ilmomin dan ya gane abubuwan da muka yi misali a nan na audu damir ka ɗauki wani misalin kamar wani tsimu na ta'ama ala hubbihi miskinan wannan hubbihi din hubbi man hubbi ta'am au hubbi man hubbillah ala hubbillahi kaman can in ka dauko wannan aya laysal birru man walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi ay ala hubbi man amana bihi al misali irin wannan sanin da yawa dalilin gawa yake komawa yayi mudabaka da sahibi dalilin din indai mudabaka ban meye hikimar da ke cikin rashin mudabaka dan ba kuskure bane ba kuskure bane mu gane wannan in a cikin nahuru addini za a ce kuskure amma ba kuskure bane daidai ne kuma akwai wata nakta baladiya da ta sa aka yi haka kuma sai mutum ya san wadannan haka kinaya wato abin nan mun san kinaya ko a bada wata ma'ana dan ta nuna wani abu da ake nufi kamar da Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun kad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulan ta'am yanzu lafzu kana ya'kulan ta'am menene shi kinaya ne anil bashariya kinaya ne akan cewa ɗan adam ne su da haka suna da buƙatar zuwa ga cin abinci da kuma mustalzamat na cin abinci jin yunwa da bayan gida da koshi wannan kinaya ce an albashariya haka malamai suka ce ire-iren waɗannan kana buƙatar su watashbih da kuma kwatanci mai Allahn kwatantar da ke cikin alqur'ani kaza za a ce kamar kaza kaza ba kamar kaza ba wannan ya fi karfi abu ga misali na jin ko zai kafa misali a nan guda dubu da guda ɗaya an fi misali wa misal na ayoyi suka zo da misali da misali da misali har Allah kuma yake wa darabna lakumul amsal mun buga muku misali kada shi kawai misali aya Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi kamishka kaza ka kaza kaza ka kaza in kaga irin buhut da malamai suke akan wannan aya akwai mutumin da ya yi PhD sun tun da guda akan ta akan abin da ke cikin ta kawai na balaga kuma Allah gafar Muhammad Adam Allah ya gafarta mishi in kai tafsirin da yawa wannan aya zaka sa akwai ilimi a ciki zaman da ya kawai na fassara ta a wasu tafsirin shi to haka al-isti'ara aran kalma shine amfani da kalmomi da ma'anar da ba ita ce ma'anar su mu'jamiya ba wannan ma akwai shi da yawa cikin alqur'ani haka at-ta'rif wato bin nan irin yanda wannan yace ma abun nan bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu abu abin da ya ga musu ko ayyatu hal innakum lasariquna a fadin maganar da an san ba haka take ba shine ta'rif dan wata manufa qur'ani yana kawo irin wannan ba gashi nan zuq innaka antal azizul karim dai ta ci dadi ba abun nan bane ba wai kai bane sai da kake tsammani haka wallaf wan nasha da za a hade zance ko kuma a buɗe shi abun da kin da laf shi da zancen da ya kamata a yi shi gunduwa gunduwa sai a ninka shi wani ninki nashar kuma shine a buɗe shi da kasan ana ninki da duma ko a buɗe ta zaka dauka misali wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara wannan lafzun ina nashar din shi yake qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay kamata ya san ma a ce wa qalatil yahudu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan wa qalatil nasara lan yadkhulul jannata illa man kana nasara kowa abin da ya faɗa rabin zancen ne sai aka haɗe su aka yi musu dalili ɗaya aka ce sun ce ba wanda kamar sun faɗi kamar duka biyun sun faɗi duka zancen ne kamar yahudu sun ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara su ma nasara sun ce lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara amma mun sani cewa kowa ya faɗi ɓangaren sa ne kawai tunda dukansu kowa yana ganin ɗayan ba akan daidai yake ba to wannan shine al-lafu wan nashr akwai shi da yawa cikin alqur'ani yana daga cikin ulum na badi haka mushakala qur'ani yana zuwa da abin da yake cewa mushakala a ba wani kalma ma'anar ta kusa da ita fa man ita da alaikum fa atadu alai wanda ya muku ta'addanci ku yi mishi ta'addanci ba ta'addanci bane wanda za ku mishi ne ai wanda ya muku jinaya fa qatassu minhu fa man jana alaikum fa qatassu minhu daga lafazin a dalgin nan ta'adda na biyu kisasi yake mishi a mai hukunci dan kace jinaya a mai jinaya to shi ne abin da yake yanzu da an kama ɓarawar mashin kawai a ihu a fasa kwalba a tasa mai a nemi taya a soka mai a kwankwasan shi ko a kunna wuta
sai wani da aya ce fa mani ta da alukun ne wannan wani tsohon kantauri da ta bar zuwa gun tafsiri da azumi ala ya ji an fasar aya ko sai ce aya fa mani ta da alukun aka ce amma na fata mashi araba ba san ya kashe kaga ai kada kake ustazi ka san wannan bare ne bane to wannan mushakala ake ce mishi haka makaru makar no makar Allah
makara
Allahu yastazibin yawa ga sunan ire-iren su da yawa duk waɗannan amsila ne na mushakala wajen za su sayyi'atin misluha shi ma mushakala ne dan ba irin su kai ba abinda Allah yayi na sayyi'a na sakamako ba sayyi'u bane shi ba sayyi'u bane da irin waɗannan suna nan jama'a da yawa in aka ci ta buga misalan su kamata ya ce kowanne lacce shi ne da zaman kanshi haka wata nasibul aqra da ce wa ƙarshen ayoyi da abin da ke cikin aya a ko ta kissa da ake bayarwa cewa wani ya taba karanta as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba na kalam min Allah sai ce wallahu ghafurur rahim wani ba kai ne sai ce ƙarya ne sai ƙarya ne ƙarya ta Allah ta Allah ba zai faɗa haka ba sam Allah ba zai faɗa haka ba aje dai abin cika ana zuwa kuwa ka samu wani malami sai ce ba haka take ba wallahu azizun hakim ne sai yanzu na ji zaki wanda ya dace da juna dan me za a ce a yanka no kuma a ce Allah na da rahama ba mahalli ne na tausayi ba wai mahalli ne na iko da isa to duka waɗannan ƙarshen fawasu zaka ji nan an ce wallahu ghafurur rahim wani kuma wallahu azizul hakim wallahu yuhibbul muttaqin kowace an zabe ta ne bi kulli dukka kowace kalma haka suka ce yanzu kalli misali fadin Allah malikal mulki yu'til mulka man yasha tu'til mulka man yasha ko wa tanzu kaga ai ata kishiyata akhadani da me sa ba ce wa ta'khudu ba in kuma tanzau din ne da ya kamata a ce takzifu sannan shi ne tanzau wurgawa da jawowa ko kuma miƙawa da karɓa me yasa aka hada bayarwa da fuggewa me ko hada bayarwa da karɓa ko wurgawa da fuggewa da ya kamata ya zama a irin tarumin dan adam ya zama takzifu mulka wa tanzau ko kuma tu'dil mulka wa ta'khudh to irin wannan shine tawafuqul tanasubul aqra zaka same shi da yawa a qur'ani kana buƙatar ka tsaya na farko akwai wani abin da hadasin ka kai kwakwalwarka ba ta ga maka cewa ga abin da ya kamata ya zama akwai wanda kuma sai ka nemi isti'ara wani lokaci har zaka kasa mu har ka hakura qur'ani ya gaje da kake har ka tambayi malamai ko ka bincika littafai sai ka ga duk babu ma wanda ya tana wannan abu na san dukkan mu muka ci faro da irin wannan ko ta na dalibai kanana su muka tambaya ce me yasa Allah ya ce kaza auri kaza shi kan sai kuma muka saba da Allah ya ce ba ce wallahi ban sani ba to duk wannan yana nan a cikin balagar alqur'ani wanda batun ba zai yi ya fahimci asalin sakon yadda yake ba ba tare da fahimtar waɗannan surorin ba wannan surorin kuma baka fahimta su kawai haka dan ka je ka kaso tafsirin jallalai ne an sauke shi duka ko an sauke tafsirin diya'ul ta'wil da kai ko da azumi 30 aka yana shi ko za ka gane wannan ba sai ka zauna ajin za ka maka waɗannan ilmomin waɗannan kimiyya na ilmomin arabiya din nan wali anna ma'rifataha saboda kuma sanin waɗannan abubuwa ya'simu darisa min al-khata'i fi fahmi ayatul qur'an sai tsare ka daga kuskure wajen fahimta al-qur'ani ويجب ان يعلم ان البلاغه وسيله وليس غايه kira da kyau musan cewa balaga wasila ce kayan aiki ce ba ita ce asalin manufa ba kar a ce kai kai balaga kawai ka iya kafinta ka iya baka applying dinta inda ya dace dan ba ita ce asalin kololo ilimin ka ba misali yanzu ilimin lissafi da physics da chemistry ba wai ana iya su ne dan su kansu ba kawai ko dan akai ga gaya ta kirkire wanda za su amfana al'umma da su za a yi amfani a jirgin sama a yi lantarki a gane yadda ya kamata a yi gini yadda ya kamata a yi lissafi a kasuwa ma'ana suna da wani manufa da ake so a cimma to haka balaga ma bayan yadda mun zumu yan arabiya muke koyar arabiya ba kawai mutum shi suna dan arabiya ne ba ma ya so ya ji wani abu na musulunci wannan bata ci jama'a babu shakka bata ci wannan shine dangantakar mu yan arabiya amma bata ci ka dauki ta matsayin wasila kana so ka cimma abinda zaka samu na fahimtar alqur'ani wasu kharaji da ahkamin ayati da fitar da hukunci hukunci abu ja'far al-tabari laqad afada abu ja'far al-tabari an ahamiyati asrar ma'rifati asrar lughat al-arab fi bani ayati al-quran al-imam abu ja'far al-tabari yayi maganganu wanda suke nuni zuwa ga muhimmancin fahimtar al-qur'ani fahimtar al-qur'ani muhimmancin harshen larabci don fahimtar al-qur'ani a inda yake cewa a cikin muqaddima idan ka je ka duba muqaddiman tafsirin sa bi itibariha min al-masadir al-muhimma allati biha yu'rafu kalam Allah ta'ala yace larabci yana daga cikin masadir masu muhimmanci bayan nassoshin hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai yace kuma fahimtar harshen larabci yana daga cikin muhimman wato madogara wajen fahimtar al-qur'ani fala budda liman yurid tafsira ayati al-qur'ani al-karim wa tawjihiha min ma'rifati al-lughati allati nazala biha babu makawa babu la mahisa babu option B ga mai sai fahimci al-qur'ani dole sai ya fahimci wato harshen da aka fada al-qur'ani shi na shirye ta wata magana barin ƙara fadanta anan abin mamaki a yanzu musamman mu ahli sunna har taron wai wanda suke masu arabiya muke muna ganin cewa ma waɗannan batattu ne ahli sunna an waye gari musamman anan ƙarshen mu mafi yawan mu bamu iya arabiya ba in na ce bai arabiya ba ina nufin fahimtar waɗannan ilmomin bamu iya su ba ba magana kuma a matsayin ID ko na ƙasa kuma har muna sukan waɗanda su kuma sun iya wannan abu ce larabci kawai ya karanta ba ko arabiya kawai ya iya wannan tsakai da Allah wani mushiga ke ta shedan babu shakka kamar da muka fada wasila ce ba gaya ba amma kuma rasa ta asarar da shi rasa ta yafi asaran wanda ya same ta idan wanda ya same ta shi ne samu irin ilmomin da ka iya na addini ba ran da ya koma zai karance su lokaci kankani zai wuce ko kuma ko bai kuma ya karance su ba zai iya ruda kama yadda suke mana kana zuwa an karambanin ka kai ka muqabala da wani dan arabiya yana maka wani alwusu so kai ka ji yari kitaka ga ka da tarin hadisi amma ka rage da kake da shi to kaga wannan makami ne da kana buƙatar shi dan ka yi aiki da shi aiki mai kyau ba dan ka yi aiki da shi na barna ba wa ibn faris fa qala fi sahibi askin kitabu sahibi na ibn faris yana cewa innal ilma bi lughati al-arab wajibun ala kulli muta'alliqin min al-muta'allimin bil alquran al-karim sorry muta'alliqin bil quran ne ayyara muta'alliq bil quran was sunnah wal fiqh du ilmin alqur'ani duk wanda yake alaka da qur'ani da sunna da fatawa to wajibi ne ya san larabci la jina'a bi ahadin minhum anu malamin qur'ani malamin sunna malamin fatawa bai da yadda zai ya wadatu daga cewa bai iya larabci ba bai da wannan abin nan damar wadalika annal qur'ana nazilun bi lughati al-arab qur'ani ya fuka da larabci ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arabiyyun faman arada ma'rifata ma fi kitabillahi azza wa jalla wa ma fi sunnati rasulillahi min kulli kalimatin gharibatin aw nadmin ajibin lam yazid min al-ilmi bil lughati buddan haji magana da muka tafada tun farko din ku in kana so ka gane zancen Allah ko zancen manzo Allah ko ka fahimci wani salan zance da ya baka mamaki irin wanda muka tafatanci da su kaga ba wanda muka yi ta'arudi akan ya yake wannan kowa yake sai da zai gani kowa yake kalubale gare mu gaba daya kaje ka dinga kai ka gane in baka koya ba kaje ka koya in kana son ka gane wannan to baka da makawa laysa lahu lam yajid min al-ilmi bil lughati budda bai da makawa dole ku yi larabci وكذلك الخطيب البغدادي في قوله كما في كتابه الفقيه والمتفقه الخطيب يكي تشوى يحتاج النادر في علم القرآن إلى حفظ الآثار ودرس النحو وعلم العربية واللغة وند زي كرنت القرآن ينا دا بقاتوا إذوا دا علم حديثي دا علم النحو دا علم اللاربشي دا علم حرشي إذ كان الله تعالى إنما أنزله في لسان العرب
domin ku Allah ya saukar da shi ne da harshen Larabawa. Wa qala ash-shatibi fil muwafaqat, shi kuma ash-shatibi yake cewa la budda fi fahmi shari'ati min ittiba'i ma'qudil ummiyina, babu makawa wajen fahimtar shari'a ta al-Qur'ani da Sunna. To dole ne ka bi abinda aka san Larabawa suna fara, ko humul arabu ladina nazal al-Qur'an bi lisanihim, sun Larabawan da Allah ya saukar da Qur'ani da yaran su. Fa in kana lil arabi fi lisanihim urfun mustamirun fala yasihul udul anhu fi fahmi shari'a, idan Larabawa suna da wani abu sananne a cikin yaran su haka suke fada, to bai halatta a kauce mushi wajen fahimtar shari'a. Fa ma zalat salafu wa man kana ala hadihim yastadilluna ala ma'ani kitabi wa sunnati bi kalam al arabi min shayri wa ghairi, magabata mu basu bushe ba suna kokarin fahimtar ma'anan qur'ani da sunna ta isti'ana da harshen larabci tun cikin sahabbai sai ibnu abbas da aisha da makamantan su. Wa idha ashkala alaihim fahmu lafza aw tarkibi raja'u ila kalam al arabi wa usluhiha fil kalam, sun san kasa gano wani abu sai su kuma su ce me larabawa suke fada. Inna fahmu al qur'ani wa tafsiruhu bil isti'anati bi ulumil balaga yu'addu tafsiran bil ra'y, ya kamata mu san cewa fa amma amfani da balaga wajen fasara alqur'ani ya cikin jerin gi abin da ake cewa tafsir bil ra'y, akwai tafsirul ma'sur, akwai tafsir bil ra'y, akwai tafsirul fiqhi, akwai tafsirul mawdu'i, wadannan nau'in kala daban-daban. To wanda ake amfani da balaga a tafsir ne bil ra'y, ad-diraya, ma'ana kanikanci ne na gane abu. Baka da wasu hadisai da zaka ce abin da yasa damiri ne zama kaza saboda annabi ya ce kaza, baka da wannan. Idan an zo maganar gado, saki, aure, ciniki, bashi, sallah, duk ayyuka za a fasara, za a gaito hadisai ne ko? To an zo magana akan ijazi ko balagha Qur'ani ba a gaito hadisi, dan baka da hadisin da ya maka wannan bayani. Ina fata mun gane wannan. Wannan shi ya bude kuma majali na iskaliya, shi ya kawo kaga mu'tazila suna da ta cewa sosai akan abu, kuma shi yake ba wanda ba Allah yake nishi ba ko wanda yake dan bid'a shi yake ba shi manufa kuma sai shigo da barnar shi, za ka sai ta kadantsan da irin wannan, za a yi wasu isharar da suka shafa ka. Wata ya kula tafsiru bil ra'yi mahmudan maqbulan la budda an tatawaffara fihi shurutun ma'rufa ladal muhtammina bi hadha al-ilm, kafin tafsiru bil ra'yi ya zama karbabbe dole ne zama akwai sharuɗa sanannu wanda suka san ilimin tafsiri da ulumul qur'an sun san su, za su ba da labari akan su, hatta dan a ce sai ya ce kaza mithlu kamar muwafaqatu ma saha ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne abinda ake faɗa ya dace da abinda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa adamu batrin nafsil qur'ani an siyaki, kar kuma ka je ka dinga dauki daidai shine batru, kana zakuro abinda ya maka sai dace da ra'ayinka. Muwafaqatul lughal arabiyya, wajibi kuma abinda kake faɗa ya dace da asalin harshen larabci. Wa Allah ya kula tafsirun muwafiqan li bid'atin aw hawan, ko kuma ya dace da wani son zuciya ko wata bid'a. Wa alai, to dan haka fa ina imal balagati idza sukhira tafsir al-ayat al-karima dinna hadhihi shurut fala mani'a minhu ma dama yujallil al-ma'na wa yuwaddihu as-sura, idan kai amfani da ilimin balaga da irin wannan sura da irin wannan salam, kai hada da nassoshin al-qur'ani dan uwan wannan ayar masu kama da ita, ka dauko hadisi, ka dauko maganganun malaman tafsiri da aka san su mutanen kwarai wanda aka shaida ilimin su, ka kawo ma'anoni na balaga ka fassara ayar, sai ya taimaka wajen fito da ma'ana fili da fito da dadin alqur'ani da garɗin shi. Amma idza adda ila mahazir shar'iyya aqdiyya fala khilaf fi annahu mardud, mai da ya kai ka zuwa ga dauko wata muguwa aqida ko ta mummunar fassara ko daukan wani salo wanda zai shigar da bid'a ko aqida mummuna cikin addini, to wannan abun wasi ya zama ba abun burgewa ba. Kuma فهذا الزمخشري تكلف حين فسر قوله تعالى وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة, هذا الزمخشري يا لون قصة آية الله إذا فتم شعر وانا هنا دعوت تفسير سا الكشاف وان بعدن وان مسألو لن بدا يدا ما تيد جتمه من تفسيري الدنيا المسلمين شاء ما قد هكا اكي سورة دا متاني لغا دوغرو دشي كتوكا مصمع ابن دي اول نجي in ba abin da yake kawai ya shafi abin nan balagar ba, da abin da zai magana akan aqida, abin da zai magana akan sifofin Allah, abin da zai magana akan wasu abubuwa da aka san mu'tazila na da sabani da ahlus sunna game da shi, wajibi ne kai takan nan da tafsir, wajibi ne kai takan nan kar ya je ya kai baro ya buru mutane da yawa a tasha da yazo fassara wannan ayar wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, kaga abun da yake da sunna shine wasu fasaku a ranar suna da haske suna masu kallon ubangijin su, sai yace nadira din nan bi annaha muntazira, wujuhu yawma idhin muntazira wato suna jira, ila rabbiha din nan ila kuma yace mufradi ne na ala, suna jira ni'imomin Allah ne, kaga ya burkice aya gaba ɗaya dan ya kara mene aqida ta mutum da cewa ba a ganin Allah. To ana samun irin wannan da yawa, galibin wanda zaka ji sun bata a yanzu jama'a har cikin wanda ake ganin su a Ahlus Sunna ne wannan daga cikin matsalar su, sai mutum yace ai shi ma Qur'ani da hadisi kawai yake amfani da shi, ai aqida a Qur'ani da hadisi kawai yake dauka ba a daukowa da ko ina, wannan kuskure ne. Yasa da kaji mutum ya faɗa haka indai ka sabunta kace aqida to ka san ya kama hanyar bata, da duk wanda zaka ji yana kurin cewa ai shi yana daukowa ne kawai daga kansa ya fassara da kansa, har ma idan da kurin cewa ya ce abu ya mukabala da shi yanki gashi kanshi mabda'i ne mukabala, ai ba mabda'i ne na Ahlus Sunna ba, mabda'i ne cewa azu ai mukabala, ai ba mabda'i ne na Ahlus Sunna ba, ya daga cikin kurakuran mu da muka tayi a nan kasa san yin mukabala da kiristoci da ƴan shi'a da ƴan dariqa da imamin wa Ahlus Sunna kowa yana son sai mukabala, ba mabda'i ne na Ahlus Sunna ba, bayan zaka ga wajen cewa Malik ya mukabala ko Shafi'i yana ta neman wanda zai su mukabala da shi gari gari, ko Imam Malik ma cewa yi a haka sai zai mukabala shi ce a ni ina kan abinda nake akai ina da yake ne akan shi cewa gaskiya ne, ka je ka nemi wani irin ka wanda yake da shakka akan abinda yake sai ka mukabala. So sai irin wannan da kaji mutum ya ce shi ya dauko Qur'ani ne kawai da sunna ya fassara da kanshi, ko to wannan masharadi ne na imbida mu'tazila, ko da ba mu'tazili bane shi to da ya gigaro wani abu na cikin batas Allah ka sani, ana daukan aqida ne a Qur'ani da sunna amma akan fassara magabata annabi sahabbai tabi'ai, ba wai kawai Qur'ani doran shi da sunna doranta ba, wannan kowa wani ce da shi yake aiki, kowa ma duk ita da wannan yake aiki, zama shari da yago sai wannan walanke ruwa yace huruba min ibati ru'yati llahi ta'ala yawm al-qiyama kuma anna hadha al-ma'na la yukhalifu al-lugha al-arabiyya, kaga a harshen larabci wannan ma'ana ce muttajiha illa annahu yukhalifu adh-dhahira min al-lafz, ya saba wal lafzu bila qayyatin sarifa, kuma babu abin da zaka amfani da shi kautar shi daga wannan, wa yukhalifu as-siyaqa ya saba wa siyakin kuma da ake bayani akan ni'imar wa yafiku madhhabul mu'tazili, walakin lam yaqul ahad ba'da an qala az-zamakhshari ma qala inna dilalatil alfazi alwaridati al-lughati yajibu an turfada wala yusta'anu biha wala yusta'anu biha fahmi kitabillah, duk da wannan abun da zamakhshari ba a ce shi kenan daga yanzu a daina aiki da abun da lafazi ke nufi ba, a kore ba, ba a ce haka ba, famin al-lazim an yutanabbah ila anna hunaka mawdu'at balaghiyya la tadkhulu fi bayan al-ma'na fa inna ma hiya mimma wara' al-ma'na, yana da kyau mu san cewa akwai wasu mawdu'ai a cikin balaga waɗanda su ba su da alaka da asalin nuni zuwa ga ma'ana, suna cikin abin da yake ma wara' al-ma'na, abin da suke cewa semiotics, wato ma'anan ma'ana, wasu abubuwa ne masu zurfi, wata falsafa ce a cikin logawiyat wanda galibi ba ta da alaka da asalin ma'anar zance da kai ne fasar Qur'ani kake nema, wazihi la tadkhulu fi ilmi at-tafsir wa inma yahtajuha man yurid al-hadith an ijaz al-Qur'an al-Karim, wanda yake so yayi magana akan ijazi sharif, magana akan ijazi shike bukata izuwa ga wannan, wa qad yakau khaltun fi hadha kama waqa'a liz-zamakhshari lamma ja'ala min shurut at-tafsir ma'rifat al-balagha bidun tafsir, zamakhshari ya fara cikin wannan kuskuren da yace kawai sanin balaga bai bambance wacce ce balagar da kake bukata da kuma balaga wadda ijazi kawai take magana akan shi da kuma falsafa ta balaga, yace duka kana bukatar su, sai fara cikin wannan kuskuren kuma yayi ta aikata su cikin tafsirin nasa, wa inna ma yataju man arada bayana balagatul qur'ani wa ijazi wallahu a'lam. To waɗannan maganganun jama'a sun ma tsakuro su ne daga malamai kala daban-daban waɗanda suke nuni zuwa ga sai fa kai takan dan kai zama umdarka kawai ita ce larabci, zama umdarka ita ce kawai larabci, duk inda ka juya ka juya, kamar misali mutum ne yana bukatan kuɗi da zai rayu da su wanda zai dinga yin bukatunsa, amma a rayuwa kan ya zama kawai kai kuɗi ne kawai madogara ka ga yin komai,
duk abin da kai kudi ne iya sai kawai shi da kasa ba ruwan ka da abin da shara ta ce halal ne to wanda ce haram ne da yanda suka iyaka da yanda ce a sarrafa kudi ba ruwan ka kawai kai dai dan kudi ne kai kaga zaka fada kurakure da dama a cikin mu'amalarka a cikin kasuwancinka a cikin rayuwarka to haka an wanci ne zama kawai ka'idojin arabiya yasa gaba kawai su su yake aiki baya komawa zuwa ga me salaf suka fada ina suka tsaya to shine zai fada irin waɗannan kurakuran da mu'tazila wannan suka fada da sunan kala kala a zamanan daban-daban har yanzu da muke rayuwa za su dauko daga qur'ani za su dauko daga sunna amma ba za su fahimce shi yadda salaf suka fahimta ba sannan akwai lafuzan su a qur'ani waɗanda idan ka dauke su da zahirin su da larabcin su zaka iya kawo ga misali da Allah ya ce misali wala tukrihu fatayatikum ala al-jaza'i in aradna tahassuna in kaga wannan sharadi ne gairu mu'tabar kar ku tursa sama bayin ku mata cewa sai sun yi zina in suna son su zama ba sa zina sai da makaman abin nan lazumin shi idan ko suna da ra'ayin zina to za a bar su in aradna tahassuna ka qur'ani ne yanzu wani bata ce zai dauka wannan cewa to ai ba ta ce tana son yi kuma gani kamar akwai wanda suke fasara la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa akwai wannan fatawar cewa riba sai in ta ninka ne idan ba ta ninka ba kawai ka anshi bashi ka kara 20% suka ce ba riba ne sai Qur'ani ya ce ad'afan mudha'afa sai ta yi ninki wannan shi ba gairu mu'tabar ne a wajen hukuncin riba haka dauka misali ومن يدعو من دون الله ومن يدعو من دون الله إلها لا برهان له wanda ke kiran wani Allah ba shi da hujja to ya samu hujja ba abin da yake na ganin yana da hujja shikenan sharadin ya fadi su zaka sami wannan da yawa a Qur'ani wanda magazi ne wato lungu ne da batacce sai ya dauka kawai amfani da kwarewar shi a larabci ya talaubi shi sa yau a cikin hadisi wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka in kai aiki da shi yadda yake yadda magabata suka yi aiki da shi sai zama hujja gare ka ya taimaka maka ya baka karfi babu wanda ke da karfin hujja irin wanda ke da Qur'ani idan ko ka juye shi ka burkice shi irin wannan sai ka bata kuma ka batar da wadanda Allah ya jarumce su da bata irin ta Allah ka irin ta da mu na'am ko ba shi ne yan qur'ani fa dai ayi ba hadisin ba da hulumin wannan kaga yanzu aka bi shi a qur'ani anan za a kama shi dan kuma in yana an soki hadisi kuma wani zai anya ba hadisi a qur'ani afa min hada hadisi ta ajabu wa kana hakuna wala tabku wa antum sunan ko fa yabi shi فذرني ومن يكذب هذا الحديث لا تدري ما يجل العلم ولا ما يسوى ما دام اكبر لا يجي ما ينقر عليه وتو ين قال قاتل اي با قراني سوى سني با محل ان اتى تواري سوني اكا الدين با wasu wadanda ka mutum ne kawai kamar wani kwallon shi ta rude ko ya taba yin hadarin mota ya burkice ka ta rasa menene ya same shi ba muhalli su ba da ilimi suke aiki sai da molan kare Allah shi tsare zaka galibi a kauye suke cin kaso ba su zuwa birni inda ake magana ta ilimi su zuwa su ce magana wa akramaka Allah baraka da tsare baraka da tsare bismillah dan haka ƴan uwa masu albarka a ƙarshe ga wata magana daga Abu Hilal al-Askari da nake so in cike da ita wacce ya fadi a muqaddimar littafin shi ne suna Kitabus Sana'ati wanda sune ashir da nakad kenan sai kare suna sana'ati yace ayyam allamaka Allahul khaira an ahqqal ulumi bitta'allumi wa awlaha bilhimdi ba'da al-ma'rifati billahi azza jalla sana'uhu ilmu al-balagati wal fasahati alladhi yurafu bihi ijazu kalamillahi yace bayan ilmin al-qur'ani ilmin da yake yana da muhimmanci kuma ya kamata a san shi shine ilimi game da sanin sirrin da ke cikin al-qur'ani na gajiyar da qur'ani wa mutane
وهكذا cikin irin yadda ka ji dinnan an ta kawowa nabahul ulama malamai suka fadakar ila ahamiyatul inayati bi ilmi balaga liman arada tafsir alqur'ani alkarim muhimmanci ilimin balaga ga wanda yake nufin fasara alqur'ani sanin fasara alqur'ani fadlan an ululil lughati alukhra bayan sanin sauran ilmomin kamar yadda muka fara tun farko ilmin nahwu wajibi ne ka san shi nahwu da sarf da hada cikin yanzu ne ake raba su mu ce nahwu da sarf haka ilmin adab ka san waƙoƙin larabawa da sirrin yadda suke zuba zancen su da abin da ke cikin haka na fasaha da bambancin mutum da suka faru zamani bayan zamani wanda suka haifar da abin da ya bayu zuwa ga canje-canjen tsarin zance da zubin sa a cikin waƙoƙin larabawa wajibi ne duka waɗannan ulum na arabiya aƙalla huɗunnan nahwu sarfu adab balaga ya zama kana da rabo gwargwadon hali a cikin su kama sabaka zikiru fala ba asa min zikri qawli abi hayyan fi muqaddimat tafsirihi al-bahr al-muhit da yake cewa ilm annahu la yartaqi min ilm at-tafsiri durwatuhu la yartaqi min at-tafsir durwatuhu wa la yutamatta minhu sahwatuhu illa man kana mutabashiran fi ilm al-lisan ba wanda yake sai hau kan tsoluwar ilmin tafsiri ko ya hau gadan bayan dokin tafsiri sai wanda yake ilmin larabci وذكر كلاما ثم ذكر كلاما طويلا في هذا المعنى دوغون زنجين ان كاجي مقدمه دي wannan tafsirin gonda kaje duka ba a muqaddimu sai sun maka wannan bayanin muhimmancin harshen larabci da ilmomin sa wajen fahimta alqur'ani wa akhir da'wana alhamdulillah rabbana wannan shine tsokacin da naso zan a kai da Allah ba magana ta wallo bace ni na salatan nan ba sai da na rantsa da Allah da rayuwa ne da ku kuya ku Allah ya ce mu shine malami taliki bai zo sai da na gama in yaji akace ba ruwa na amma da yana nan mara da kina tarawji a karshe ina so ne mana wani iktirahi wato na ba mu shawara gaba ɗayan mu jama'a ƴan uwa dalibai dukkan mu dalibai ne kuma dukkan mu masu neman ilimi ne kuma ilimi kamar yadda Ash-Shaykhul Albani Muhammad Nasir yake yawan fada al-ilmu la yaqbalu al-jumut ilimi baya karban daskin dari danci a tsaya wuri daya zai karbe shi tunda Allah ya duniya ka ilimi ke ƙara jaddaduwa malamai na gaske inda Imam Malik kuma da yake ba da labari mu waɗannan da an ce ta kusa 40 din wannan haka yake kullun yana ragewa ya kanta zama take ko shekarun karantawarsa kullun yana gano wasu fa'idoji yana rage wasu har ake cewa ma annasu yatakafaru ilmuhum wa yaqillu ilmu maliki hawali yace ma law asha malikum la asbaha la ilma law ala ma da sai suke mu daga bada tana kai jama'a ba mu wada ya hakuri to ilimi kullu haka yake da tajaddudi daga cikin da zaka gane cewa ya kama hanya da zai baka tausayi kaji mutun yace ai na gama da mas'ala ta ba wato baya bukatar ya san wani sabon abu a cikin ta ko na gama da littafi ta ba zai yiwa duk karatu da ma aka ce idan ka saurari karatu ko ka je gun wani karantawa ɗayan abu hudu ne ko a gaya maka abin da baka sani ba baka taba jin shi ba ko a gaya maka abin da ka sani ka manta ko a gaya maka abin da ka san shi a dunkule yanzu a fara maka shi ko a gaya maka abin da ka sani a kuskure a gyara maka shi zaka koya ne kana da riba in duk baka samu wannan ba in dai kai wannan ilimin da kika wani ya zaka samu riba ladan zama a gurin majalisin ilimi to kar mu sa wa ranmu jama'a tunanin cewa mun iya mu ci gaba da koya mu koyi ilmomin nan jama'a ba mu makara ba ilmomin arabiyyan nan akwai su a garin Zariyan nan duk inda ka ba ana karantar da su nahwu sarfu adab balaga ana karantar da su a makarantun zamani a makarantu na gargajiya a zaurika a wuraren majalisai na karatu mu koyar da su daga cikin wanda suka iya su mu taimaka wa ƴan uwan mu dalibai da suke kusa da mu mu koya musu a bar koya mutane zallan tafsiri qur'ani tafsiri ba tare da an koya musu ilmomin da za su iya zama su ba su iya wannan ilimin ba wato ya zama malamin tafsiri kawai shi yake ba mutane nunannen ilimin amma bai da dalibai waɗanda yake koya musu tafsiri wanda yake tafi umara za su yi in yake tafi lahira za su yi idan ma yi wata amarya ya ga cewa tafi honeymoon da ita ya san akwai wanda ya tafsirin ba ga wani kaga muna da bukatar wannan na farko kenan mu ci gaba da koyon ilimi sannan abu mafi muhimmanci fa da wannan kuma shine mu sanya ikhlasi a cikin abin da muke Allah ya sa albarka a ciki sannan kuma akwai littafan tafsiri wadanda bayan ka iya ilmomin sai ka lazimci nazarin su wadanda suke za su bayyana maka abubuwa da dama su saka akan hanya irin tafsirin Bahrul Muhit na wancan da aka fara Fakhruddin Razi go wa Abu Hayyan ne Abu Hayyan ya Razi ne sunan nashi Mafatihul Ghaib irin Kashaf game da karatu ka ba an kari da shi saboda kake je ka dauko virus a cikin shi irin littafin Shaukani Al-Fathul Kadir wannan ma zai maka dadi saboda shi malami ne Ahlus Sunna bai da matsala kurin lokaci kan yi ta'arudi gare su ba sosai ba kadan kadan haka abin nan Ibn Ashur at-Tahrir wa at-Tanwir kasan dai da dama wannan tafsirin wanda in kana karanta ayoyin da suke fassarawa za su shayar da kai waɗannan ilmomin wanda za su saka dinga jin dadin ƙwaye kake karanta shi sannan kuma ka zama kana da hadas kana da hangen nesa kana tsayawa kana tasa'uli ka karanta aya ka dinga kallon ta me yasa ayin ta zama a haka menene abin da yake cikin ta sannan ka zama ka karanta alƙur'ani da tadabbur kana so ka ji ma'anar da yake fada wannan za su taimake ka kwarai da gaske baya ga sauraron malamai to haka kuma hadisi a wannan zamanin shi ma yana ta samun irin wannan hidimar a da can malaman hadisi ba su cika damuwa da waɗannan masalolin ba sun fi damuwa da bayani akan isnadi bayani akan fiqhun hadisi bayani akan riwayat fudda abin da ke ciki na mubhamatu abin da ke ciki na abin nan wato fasaran garibul qur'an ba su cika damuwa da dirasa ta ijaz da balagan hadisi a can baya ba a cika damuwa da wannan ba amma yanzu akwai irin wannan dirasar hadisa sosai akan hadisin su ma ana yin su a nan Najeriya ana yin su a sauran kasashen Larabawa da kasashen musulmai wanda ya saba hulɗa da shabaka ta internet zaka iya samun su da dama an yi akan littafai ko an yi akan wasu hadisai ko akan wasu mas'aloli zaka iya samun misali wani ya rubutu kamar da muka faɗa yanzu akan sai hadisin jariya ko hadisin musiqu salatihi ko hadisin ummu zar'in sai ga an mishi dirasa balagiya ko zaka ji wannan dandanan kuma ka gane ma'anar hadisi faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi jawami'ul kalim ina fata Allah ubangiji ya gafarta mun zunubaina da kurakuran da nayi dan abin da na faɗa dan kai wanda bai kai ya kawo ba ina fata Allah ya sa mishi albarka dan uwa da suka hada wannan zama ubangiji Allah saka musu alkhairi mu da muka zo gaba da muka musharaka Allah ya ba mu ladan da yake ba wanda suke tare akan aiki na alkhairi ina gode da aka ba ni wannan dama na gode Allah ya saka alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.